بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم له فداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To yau 25 ga watan Rajab, Hijira 1435, kuma 25 ga watan Rajab ya zo daidai da ranar shahadan Imam Musa Al-Kazim alayhi salam, wanda ya shahada a cikin rana mai kamar ta yau, Hijira 183. To kuma ya dace da lokacin da har wala yau muka tuna da shahidanmu, don mun ainihin ranar tunawa da shahidai mun fara shi ne a wani lokaci shigen irin wannan, sai ya zama kuma ya dace da Rajab, daga nan sai muka daidaita shi da ranar shahadar Imam Musa Al-Kadir. Da wani lokaci da yake mu mukan yi rayuwar shahada a ƙarshen mako ne, mukan yi shi ko Asabar ko Lahadi, saboda sauƙin mutane su zo su koma gida. Don haka ba lalle ne wani lokaci ya kasance daidai da 25 ɗin ba. Don haka ne ma bara da muka yi kafin 25 sai muka yi zama na musamman domin shahadar Imam Musa a ranar 25 ɗin, tunda mu mun yi shahada kafin 25 ne, don ranar shahadar Imam Musa a bara ta yi daidai da ranar 30 ne. To mu kuma mun yi shahada a ƙarshen mako ne kamar yadda aka saba. To wannan karin sai ya zo mana ƙarshen makon kamar yadda muka yi yau shahada, kuma ranar shahadar Imam Musa a lokaci guda. Saboda haka yanzu babu bukatan kenan ma mu yi wani taro na daban da yau shahada domin tunawa da shahadar Imam Musa Al-Kadir. Wannan zamana mu ya zama jajen shahadar Imam Musa Al-Kadir a lokaci kuma guda, lokacin tunawa da shahada dinmu. To zan so an yi magana dangane da abubuwa da dama, ma ta yassara wani lokaci nakan so magana abubuwa daban-daban, sai zama lokaci yakan kure, sai zama su ne suka sami shiga ba wasu ba samu ba. Saboda haka dai zan fara da magana dangane da shahadar Imam Musa din. Shi Imam Musa Al-Kadim alayhi salam, wanda aka haifa a ƙarshen Zulhijja a shekara ta 128 bayan hijira, a wani wuri da ake ce ma Abuwa, Abuwa da Hamza a ƙarshe, wani mahalli kafin a isa Madina daga Makka. Kuma a nan ne ma dai kabarin Saida Aminatu bintu salamullahi alaiha, mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, yake don a nan Allah ya mata rasuwa, kuma nan aka bizne ta. To kuma Imam Ja'far Sadiq alaihi salam yana dawowa daga haji, yaya da zango a nan, kamar da ke adatan kafin mutum shiga gari yakan sanar da gari kafin ya iso, suka yada zango a nan suka kwana. To a nan kuma sai ya zama haihuwar Imam Musa ya kasance. kuma har ya bada albishirin cewa an haifi yayyen halitta yayyen abin haihuwa baya ga shi kenan a wannan lokaci wato khair maulud zan ce yayyen abin haihuwa wanda aka haifa a daidai lokacin wanda ya nuna cewa ainihin shine magajinsa kuma mahaifiyarsa ana ce mata Humaida al-Barbariya wanda ainihin wata baiwar Allah ce ta musamman wanda aka ce mahaifin Imam Baqir alayhi salam wato mahaifin Imam Sadiq alayhi salam Imam Baqir kenan shine musamman ya ba wani yaronsa bayanin cewa ya je kasuwa zai ga wata yarinya mai sifa kaza 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 ya siyo ta wato ainihin dama zuwan ta nan da nufi ne kuma sai ne miƙa matansa Imam Ja'far ya ce ya rike ta mata ita ce kuma ta haifi Imam Kazim to ba maudidi muke ba Imam Kazim ya rayu shekara 20 tare da babansa kafin babansa ya shahada babansa Imam Ja'far Sadiq kuma ilimanci ya koma hannunsa kenan yana kaman ɗan shekara 20 da haihuwa to kuma limancinsa ya zarce har shekara 35 wato in an haife shi tunda an haife shi hijira na da 128 ne in ka ƙara 20 da 48 kenan mahaifinsa ya shahada Imam Sadiq sannan kuma sai limanci ya koma gare shi bayan shekara 35 shi ma tasa shahadan ta kasance a shekara ta 183 ya yi zamani da azzalumai daban-daban azzalumin da ya kashe babansa Al-Mansur shikenan bai kashe shi ba amma bayan shi wanda ya gaje shi wanda ake ce mawa al-mahdi shi sai ya kama Imam Kazim ya tsare to yana tsare da shi sai ya mafarki ya ga amirul mu'minin a mafarki yana karanta wannan aya al asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqtuhu arhamakum to sai farka sai fahimci abinda ayan take nufi da abinda amirul mu'minin yake ishara da shi wato ya shiga miki ya yanke zumunci saboda haka sai umurni aka saki Imam Kazim alayhi salam to bayan sa kuma sai wani da yazo mai suna Al-Hadi shi ma sai nemi ya kashe Imam Kazim to amma sai Allah ta'ala ya gajarta sarautarsa sai ta zama 'yan watanni kawai sai ya zarce barzau to sai wanda ya biyo baya shine wanda aka ce ma Harun da suke ce ma wai Rashid to shi a lokacin ya ta tunanin yadda zai kullo ya ga laifin da zai kalama Imam Kazim to sai ya zama aka ce ainihin ya miƙa ɗansa riko da kulawan wani mutum mai suna Ja'far bin Muhammad bin Ash'as shi Ja'far bin Muhammad bin Ash'as dinnan an ce yana magana da imama wato yana itikadin imamanci wato ya da imamiya tana iwa ko shi sarkin bai sani ba shi yasa ya bashi dan sarko to kuma yana da wani shi Haru yana da wani waziri mai suna Yahya bin Khalid bin Barmak wanda sai ya ga cewa rukon da Muhammad Ja'far bin Muhammad bin Ash'as bari in ce mashi Ja'far al-Ash'asi yake yi zai zamana kenan idan wata rana yaron da yake rikawa din ne yake kula da shi in ya zama khalifa to fi ma labudda yana ganin wajircin sa ya tafi wala Allah kila shi da wajirci ya tashi daga barmakawa ya koma hannun ashasawa don haka sai ta kokarin ta yadda zai yi sai hasadan da ya masa ya zama ya kitsa wani abu da zai raba shi da wannan matsayi aka ce sai sahibce shi ya dimance shi ya ta kokarin ya gano waɗansu asirai nasa to yana kai ma sarki labari to har ma ya biɗi cewa ya sami wani wanda zai rika kawo masa labarin Imam Musa ya ce wane ne za a samu daga cikin ɗalibawa wato ziran Ali bin Abi Talib kenan wanda zai rika kawo labarin Imam Kazim ya zuwa ga sarki wato labarin da dun shi Imam Kazim yana zaune a Madina ne sarki kuma yana Bagdad to sai aka nuna masa wani wanda ake ce ma Ali bin Isma'il bin Ja'far dan uwan Imam Kazim kenan Imam Kazim yana da dan uwa mai suna Isma'il mutane mai wasu wanda suka karanta tarihi sun san ko ba su karanta ba tunda yake masu soke-soken Shi'a suka ta surutai suna cewa wai Imam Ja'far Sadiq ya halifta da ɗansa mai suna Isma'il sai ya mutu a zamaninsa wannan zaka gani in ka daga soke-soken masu sukan Ja'fariya suna rubutawa duk da yake ba shi da wani tushe wannan magana ba inda aka same ta ba inda aka samu wata ruwaya ta hanyar Shi'a suka ce Imam As-Sadiq ya taɓa naɗa ɗansa Isma'il a matsayin magaji bai taɓa faruwa ba ruwaya ko da rubabbiya wanda aka samu hakan amma dai sukan faɗa amma na imama a lokacin a wannan lokacin wani abu ne wanda yake ake ɓoyewa domin duk wanda suka fahimci cewa shine imam magaji nemansa suke su kashe har ya zama na lokacin isar da saƙo lokacin imam baƙir a ɓoye aka rikai kadhalika farkon al'amari lokacin Imam Ja'far Sadiq sai lokacin da Banu Umayya suka shagalta da masu tawaye suna neman su kawo ƙarshen mulkinsu lokacin su ne hankulansu ya manta da Imam Ja'far Sadiq saboda shi Imam Ja'far Sadiq sai ya samu wannan dama ya isar da saƙo sannan lokacin ne aka fara ruwaito hadisai mutane suka yi ta hawa abin hawa suna zuwa Madina karɓan hadisai alhali da gwamnati ta hana hadisi tun lokacin halifofi na farko hadisi ya zama haramu hadis haram har ya zuwa lokacin da Imam Ja'far Sadiq ya samu wannan fursa hankalinsa ya koma ma yaƙe-yaƙen da ake musu ana neman kwace mulki sai ba su koma ta kansa ba sai jama'a suka yi ta ɗiban hadisi ko da mulkin Banu Umayya ya kife su kuma Banu Al-Abbas suka kafa mulki sai suka ankara yanzu kowa yana hadisi yana cewa Imam Ja'far Sadiq ya ce kaza Imam Ja'far Sadiq ya ce to sai suka ga abin kuma yanzu batun hana hadisi ba zai yi ba yanzu batun yadda za a yi sai dai a yi maimakon hadisi a yi hadisi saboda haka suka samu su masu tun da yake ana ta cewa Imam Ja'far Sadiq Imam Ja'far Sadiq su ma sai suka yi limamai sai Banu Al-Abbas su ma sai suka fito da limamai su ma aka sami waɗansu almajirai daga shi wasu na karatu sun yi karatu wajen Imam Ja'far Sadiq gwamnati ta ja su a jika ta mai so su manya-manyan limamai to shi kenan ba wannan labarin nake so in yi ba saboda haka yanzu su sa ido a kan waye limami bayan Imam Ja'far Sadiq zai zama an sa ido sosai don haka ne ya kasance al'amarin imam limanci bayan Imam Sadiq ya zama koyayyen abu don haka ne ma mutane suka rika raɗe-raɗe wane ne zai zama imam bayan Imam Ja'far Sadiq suna suna zantawa tsakanin su to tana irin wannan zantukan wani yace Isma'il ne wani yace Abdullah ne wani yace Ahmad ne wani yace wani ne cikin ƴaƴan Imam Ja'far Sadiq to haka nan sai ya zama shi Isma'il ya rasu saboda haka ba batun imama kenan to amma duk da akwai ƴaƴan Imam Ja'far Sadiq har akwai ma wanda ya rika kiran kansa imam din ana ce mashi Abdullah don haka ne bayan ma rasuwan Imam Ja'far Sadiq an rasa wane ne imam har ma akwai wasu akwai ruwayan da sun nuna wasu mutane biyu sun zauna suna tattauna wane ne imam bayan Imam Ja'far Sadiq mai ruwaya ɗaya daga cikin sai ya ce sai ya lura da wani ya zo ya tsaye mashi ishara cewa ya zo to sai ya firgita ya ɗauka kila dogari domin ko kuma ɗan leƙen asiri domin a lokacin shi wannan halifa Harun ya baza jawasis masu ɗan leƙen asiri waɗanda suke sauraron su ji wane ne limami bayan Imam Ja'far Sadiq su wane mutane suka koma da bayyan su gare shi don haka ne shi wannan da yana cikin magana da wannan sai ya lura da shi wani yana ce mashi yazo da ishara sai ya ce masa kaga wancan yana kira na kuma ina tsammanin ma'aikacin leƙen asiri ne saboda haka ka gudu kawai kar abin ya shafe ka kar ya shafe mu bi to sai shi ɗayan ya gudu sai shi ya bi wannan yana tsammanin cewa ma'aikacin sarki ne ya kama shi to da ya bi shi sai suka zo wani ƙofar gida sai ya nuna masa wannan gidan sai ya wuce abin su to sai shi ya kwankwasa kofa sai hadimin gidan ya zo ya ce mashi to bismillah ya shigo da ya shiga sai ya sami Imam Kazim to shi ne nan Imam Kazim dama sun je sun tambayi Abdullah wanda yake cewa shi ne imam waɗansu tambayoyi sai suka ga tambayoyi amsoshin da ya ba su dangane da hukunci ba haka nan sauran suke faɗi ba shi su suna tarin toye na za su koma cikin tattaunawa suke za su koma ga murji'a ne ko ko za su koma hawariji ne ko za su koma wajen kadariya ne ko za su koma su wane ne su ba san ina za su je saboda san waye za su ba to sai Imam Ja'far Imam Kazim ka yace masa shari'a ba ta a wajen kadariya ba ta a wajen murji'a ba ta a wajen khawarij ya lissata masa inda suke tunanin sai ce ina shari'a take sai ce in ka nemi shari'a Allah zai shari'ar da kai sai ce wane ne imam bayan Imam Ja'far Sadiq alayhi salam yace in ka dubi shari'a Allah zai shari'ar da kai sai yace to ya masa wata tambaya ta wani tambayoyi dai sai ya gamsu cewa to lalle shi ne imam sai ya ce to ko kai ne imam ɗin sai ya ce in ka bin shari'a Allah zai shari'a da kai amma faɗan wannan yana nufin haka sai ya ishara da wuyansa yanka wato in ka fito ka ce ai imam wane ne ka mutu kawai wayanin zurufu ɗin da suka rayu in ka zo ka ce Imam Kazim ne sunanka matacce saboda haka sai mishi ishara da cewa faɗan wannan yana nufin fa kaza ne yana nufin haka to sai ya fita yana ya gamsu cewa lalle shine imam to ya je ya shiga ya ce to ina har sai ya tambaye shi to ina iya gaya ma sauran wanda na aminta ma ya ce in ka aminta sosai da mutum kana iya ga masa amma fa ka sani fa haka ne ba yankan wuya ne in ba har aka ji daga bakinka kana cewa imam bayan Imam Ja'far Sadiq wane na manta ya ce muku ya ce to Abdullah yana cewa shi ne imam sai ya ce Abdullah ba yana so a bauta wa Allah ba ne to da ya fita ya je sami abokinsa ya gaya masa cewa kaji ashe ga imam ɗin to aka ce marola imam ya haɗu da wani a wajen gari ba ko ba gida ga ba gida sai ce masa wane ne imam sai ce in na gaya maka za ka bi waye imam bayan baban ka ya ce in na gaya maka za ka yarda ya ce eh sai ce ni sai ga mai sai ci to ibn munamin proof wato mai nuna min abin da zan tabbatar kai ne sai ya ce je ka wajen wancan itaciyan ka ce mata imam al-kazim yana kiranta za ta tumbuko ta zo da kafanta haka ko aka yi ta tumbuko ta zo ya umurce ta ta koma to waɗansu abubuwa dangane da imam kazim suna da yawan gaske tunda muna batun shahadansa ne shi batun shahadansa nake so in gaya muku amma da a ce ranar maulidinsa ne mai waɗansu kalamai dangane da al'amarin imam kazim amma wanda suka zauna da imam kazim sun san shi ne imam kuma sun ji nassi daga bawansa suka zauna da bawansa sun ji nassi amintattu daga wajen babansa wanda kuma ba su ji ma nassi ba sun ga isharori alal misali akwai wani Ali ibn Abi Hamza menene ku baba Afmali ba abi akwai ko bitahani ne wani dai ba Abi Hamza Afmali ba don akwai Abi Hamza Afmali wanda yake maabucin Imam Sajjad wanda ya rawaito wannan da Abi Hamza wannan al-Bata'ini ake ce masa Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini ya rawaito cewa ya raka Imam Kazim zuwa wani wuri to suna tafiya shi Imam Kazim yana kan alfadara shi kuma yana kan jaki to yace suna cikin tafiya kawai sai ga zaki ya bayyana yace to sai firgita shi mai ruwaya shi Ali ibn Abi Hamza kenan al-Bata'ini sai ya ji tsoro yace sai na ga shi Imam ya ci gaba da tafiyansa sai je daidai inda zakin yake sai ya tsaya sai naga zakin ya gabato kusa da shi har ya daga hannunsa ya tsora akan alfadaran na ƙara jin tsoro sai naga ya dan yi wani gurnani shi zakin sai naji Imam yana faɗin waɗansu kalmomi ban san me yake cewa ba sai naji zakin yana waɗansu gurnani sai naji Imam Kazim yana cewa amin 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 sai zakin ya tafi abinsa to shikenan sai muka ci gaba da tafiya daga baya sai nace ju'iltu fi daka me ya al'amarin wannan zakin yace ai wannan zakin ya zo ne ya kawo min kukan cewa matarsa tana na kula kuma abin ya zo da tangarda yana cikin wahala yayi masa addu'a to shine yayi masa addu'a yace albishirinka kuma za ta haifi ɗa namiji ne shine zakin ya gode yace ya gode yace Allah kiyaye ka daga zakoki kai da duk shi a dinka to shine aka ji Imam Kazim yana cewa to amin to ka gani to ina muku magana dangane da shahadan Imam Kazim ne shi wannan shi Ali ibn Isma'il dinnan bin Ja'far bin Muhammad shi yake dan ammin Imam Kazim amma yana so kan Imam Kazim saboda haka sai shi Yahya ibn Khadid al-Barmaki ya aika masa da dukiya yana gayyatansa ya dawo Baghdad to da ya fara shirin tafiya sai Imam Kazim ya lura yana shirin tafiya ya ce ya dan uwana zuwa ina yace zuwa Baghdad yace me zaka je kai yace zani bi dan wani adukiya ne dun basu suka sun manyawa yace kai zaman ka zan biya maka duk basu sukan ka to sai da duk haka nan dai sai ga yayi azama akan dai zai dai fita yace ai yanzu kana mai azama ya zo ka fita ne yace yace ya kai dan uwana ka ji tsoron Allah kar ka zama kai ne sanadiyan maraitar da yayana sai dai ya azaman shi zai tafi da ya ce har yanzu kana nan akan za ka tafi ne ka ji tsoron Allah kar ka zama kai ne za ka maraitar da yayana sannan sai ya kawo dukiya mai yawa ya ba shi an ce dinari 300 da kuma dirhami 4,000 ya ba shi dukiya mai yawa to har bayan da ya fita sai ya ce ma mazauna wanda suke tare da shi cewa za shi ne ya kai labarin da zai zama sanadiyan kashe ne.
Shi suka ce shi ya imam, to shi ne kuma kake masa wannan baiwa mai yawa, ka ba shi wannan dukiya mai yawa da kuma ga abin da ya ce je. Sai ya ce eh, saboda na je wajen iyaye na, wato daga wajen baba na zuwa wajen iyaye na, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce zumunci in aka yanke ta aka sadar da ita, in aka yanke ta Allah yana yanke wa. Wato ma'ana wani in wani ya yanke zumunci da kai ka sadar da shi, in ya sake yanke wa Allah zai yanke shi. Yace to na haka ne, saboda in yayi wannan abin Allah zai yanke shi. To koye dai koye tafi Baghdad ya sami wannan Yahaya al-Barmaki ya kai shi wajen Harun, ya kai tsegunguma na karerai daga ciki, cewa wai shi Imam Kazim ya sai wata dukiya mai yawa wanda ake ce mata Al-Yasir, yana da babban gona mai suna Al-Yasir a Madina. To wai ya sai ta da kimanin dinari 30,000, har ma mai wanda ya siya wajen sa ma, har sai bayan bashi 30,000 sai dai bashi wata karin dukiya mai yawa. Ya dinga bada bayanai dai ga sunan, sannan kuma ya dauka shine imam, kuma ai sannan kuma yana ganin shine da halifci, kuma a shirye yake in jama'a sun yi karfi yazo ya tun kuɗe kai karbi halifci. To shikenan bukatan Ali bin Isma'il ya cika, ya sami shiga. Sai sarki ya umarni da a bashi dirhamomi wajen 300,000, ya ce a bashi himmin kuɗi. Sai aka ce, sai ya ce ku kawo mini gida masauki. Sai ya je masauki yana jiran a kawo masa kuɗi. Lokacin yana jiran yaran za su kawo masa kuɗi, sai ya ji kamar yana son ya yi rihi. To shi ne ya ɗan yi yunƙuri haka, to sai duk gaba ɗayan hanjinsa ya fito, sai suka shigo suka same shi hanji waje, duk abin da kicin sai ya fita. Ga shi sun zo da himmin kuɗi, ga hanjin wanda aka kawo ma kuɗin kuma a waje. Suka yi ƙoƙari su tura hanji ya ƙi koma. Suka ce to ga kuɗinka. Ya ce ina ni ina, me zan yi da kuɗi a tsanin mutuwa nake? To haka nan da ya bingil wai azubillah, kun ga inda yadda yanke zumunci Allah ko yanke shi. To amma shi Harun sai ya shirya wai za shi haji, kuma sai ya fara zuwa ta Madina, amma dai ba da nufin wani abu bane illa domin ya san wani dalili, domin ya kama Imam Kadir. Da ya zo kuma an je kamar sarkin musulmi ya zo, an je an tare shi har da ma Imam Kazim a masu tariyansa. Aka shiga sai ya wuce ya je ziyarar manzo Allah, ya gabato ya tsaya ya ce assalamu alaikum. Shi Harun kenan da ake ce mawai Rashid. Assalamu alaikum ya Rasulullah ya bana ammi. Sai Imam Kazim ya zo ya ce assalamu alaikum ya Rasulullah ya abata. Sai ya jawo shi baki, da shi Harun da alfari, wai shi manzo Allah dan aminsa ne. Sai Imam Kazim ya ce ya babana. Sai kai ma ba dan aminka ba, kai dan Ali ne, dan Abbas, ba duk da ƴaƴan ammin annabi muke ba, da ni da kai. Sai ya ce kana ganin yanzu in abin manzo Allah ya dawo duniya ne, in abin ya bida auren diyarka ne za ka baci? Ya ce a guje kuwa, zan kuma alfahari da wannan manzo Allah ya wadata. Ya ce to kana ganin ni zai bida auren yata? Sai Harun ya ji haushi, ya san ba zai yi ba, saboda san da shi dan Fatima yar manzo Allah, haka ba zai yi manzo Allah ya aure yarsa ba kenan. Duk wanda ya gangaro da ta hanyar ɗanka ne, saboda ka duk macen da ta gangaro a tsatsanka sunanta ƴarka, sawa'un kai ka fita kai tsaye ko da wasuɗa ko min nisan wasuɗo ɗin kuma. Sai baƙin cikin Harun ne da ƙaruwa, yanzu shi da yake tinƙaho zai zo ya alfahari shi ɗan ammin annabi ne, to ga kuma abin da yake so ya alfahari da shi, ga shi ya lura cewa shi an fi shi. to sai ya shirya aka kama da Imam Kazim aka fita da shi gari to kuma jama'a sun bi su gaya ne ne sai da aka fita waje sai ya raba kafila biyu ya kowanne ya sa musu kubba akan dabba akan taguwa kenan sai a sa kubba wanda ba a ganin wanda ke ciki to sai ya sa guda biyu ɗaya nufi hanyar Basra ɗaya hanyar Baghdad su mutane su ba su san ina ne aka nufa da Imam Kazim ba sai suka ɗauka Baghdad ne to ashe ya sa an nufi da shi Basra ne to kuma a can a Basra akwai gwamnan Basra ta ɓangaren sa dan uwansa mai suna Ja'far bin Mansur to sai ya aika mishi da takarda cewa ya kuntata ma Imam Musa kuma ya kashe shi to sai ya sa shi a kurkuku ya kasance shi Imam Musa kullum ba shi da wani aiki sai addu'o'i kullum addu'a kullum ibada to sai shi Ja'far bin Mansur ya sa a riƙa sauraron me yake cewa shi kanshi kan makeji me yake cewa sai lura addu'o'insa kullum yana neman gafara ne kullum addu'o'i masu sosare cewa kai ka ce Imam Musa ya laifi ne yana kuka yana cewa ya rabbi na gaza Allah ka kayafe mini bisa zunubaina shi wannan laifi me yi yana ta yana rin shi ko ma a cikin addu'o'insa yana cewa ya rabbi na roke ka ka bani dama in bauta maka na gode maka ka bani wannan dama to sai ya aika ma Harun da takarda cewa wannan mutumin da kace in kuntata masa in kashe shi to bai da wani aiki dare da rana banda ibada kuma ban addu'o'insa ban taba jin ya ambace ka ba ko ya ambace ni kullun addu'o'insa kawai neman gafara ne daga wajen Allah da neman karɓuwa wajen saboda haka ni ban ga wannan abin da kake bukata ba ka da bukatar ka kashe shi to sai Harun ne ya jawo shi sai ya ga cewa shi ya aika a kashe shi an ki a kashe shi a koma da shi Baghdad da koma da shi Baghdad sai ya ba ya mika shi a hannun wani Fadl bin Rabi'a da wannan umarnin ya kuntata masa ya kashe shi Fadl bin Rabi'a shi ma ya kasance kamar yadda wancan Ja'far bin Mansur ya gani shi ma ya dinga muraqaban sai ya ga bai da wani aiki ban da ibada to shine shi ma ce masa to ainihin kashe wannan na magani da mene bai da wani aiki banda ibada laifin mene to sai Harun ya kwace shi daga hannun Fadl bin Rabi'a ya koma da shi hannun Fadl bin Yahaya to wannan Yahayan fa shine wanda ainihin ya jajibo Yahaya bin Khalid al-Barmaki kenan shine ya jajibo wannan Ali bin Isma'il da wanda ya kawo wannan tsegun saboda haka shi dama babansa yana jin haushin wani ba shi Yahayan ba kansa Fadl bin Yahaya shi ma Fadl bin Yahaya sai ya zama na ainihin yana muraqaba kan Imam sai ya ga cewa shi bai ga tayi da za a kashe wannan ba wannan shi ma sai ma aka da sarki fahimta me Fadl bin Yahaya yake ma wanda na bashi tsaro ya tsare suka ce kyautata masa yake sai shi ai ban tura shi don yawan na ce kashe min shi ne saboda haka ne ma a fada ba wannan ba a fada a nan Baghdad ba don an ce shi Harun ya bar Baghdad ya je wani gari a gefen Furat wanda take cikin Siriya yanzu sai a nan ne sai ya aika a jiwo mashi labarin yaya aka ce mashi lallai Fadl bin Yahaya na halinsa to shi ne nan a nan ba sai ya ce ba da ya ce ma jama'a Fadl bin Yahaya ya saba umarni na ya ƙi man ɗa'a saboda haka ku tsine masa ku ƙi shi ku tsine masa suka ce ba mu ƙaunansa ba mu sonsa Allah ya tsine masa to sai shi Yahaya bin Khalid din nan da yaji wannan sai zagaya ya zo ta wata kofa ya zo daidai kunnin sarki ya ce Allah ya daɗe da rai sarki ko abin da ya kama da kanan arzu shi fa Fadl yaro ne mai kurciya bai san maslaha ba kyale shi ni mahaifinsa zan wadatar da kai wannan
saboda haka ni zan sashi ko menene kake so ko kuma in bai ni zan sai sarki nan take ce to jama'a yanzu na ce maku ba ni kaunan Fadl ibn Yahya kuma na ce kuma ku kishi kuma na ce ku tsine masa ku tsine masa to yanzu Fadl ibn Yahya mai da'a ne gare mu saboda haka ku so shi ku sa masa albarka suka ce muna son shi Allah ya yi masa albarka to kun ji fa fadawa ke su ba ba suna tsani menene daidai ba menene sarki yace dazun an tsine ma mutun yanzu wai an sa masa albarka to shikenan sai baban sa din shi ya Habib Khalid ya garzaya ya nufi Baghdad shigan shi Baghdad sai da mutane suka burki ta mike tafe da shi ya je da umarnin Harun ne ya sa wani Muhammad bin Abbas suka dauko shi Fadl bin Yahya aka zane kila na ma confuse labarin akwai lokacin da ya tursa sai Fadl bin Yahya bayan yayi mishi ladabi sannan sai ya karbi Imam Kazim a hannunsa ya mika ma wani bisa umarnin Harun wani mai suna Sundi bin Shahik an ce bai Yahude ne shi wannan to shi ne ya iya kuntata ma Imam alaihi salam mummunan kuntatawa a koda yake yana tsare ne inda ya sa shi karkashin kasa amma duk da ka sarkoki ya daddaure shi da shi amma cikin sarkokin nan Imam sallarsa yake ibadodinsa yake to Sindi bai taba tausaya ma Imam har ma dai karshe ya aiwatar da abinda sarki ya umurta an ce ya zo masa da dabino ne yace Amirul kaza sukan ce wa Amirul mu'mini yi kai ke bance da wayannan danyun da binai ya bashi domin ya bude baki alhali yayi azumi a rana mai kamar ta yau Rajab to shine nan fa ya bashi dabinon da ya zuba ma guba din ya bude baki da shi sai ya dauki dabino daya shi Sindi ya koma yana leken shi ta taga yace bismillahir rahmanir rahim ya dauki daya ci ya dauki na biyu ya ci ya dauki na uku ya ci sai ya ga ya daina ci sai ya ce ka ci mana ka ci gaba da ci mana ai dabinon da dadi ka ci gaba ne sai ya ce wayannan uku ma bukatan ka ta biya to sannan ciwo guba ya kama Imam wannan yana ci ya ji guba ya ji shigan guba to haka nan wannan da guba da wannan guba din da aka sa wannan dabino shine sanadiyan shahadan Imam Kazim to shahadan Imam Kazim ya zama ramzi na shahadodi ya nuna maka cewa shahidi ba wani laifi yake yi ba illa ya ce ubangijinsa Allah shine shi ne laifinsa idan an ce kakansa Imam Hussein yana neman mulki ne Yazidu yana ganin cewa za a kwace mulki ne a hannunsa to shi Imam Kazim ta ina ne ya nemi mulki ko sallah da addu'a ne ya nemi mulki amma ya yi ma Harun laifi ta kowane hali sai dai ya mutu tun da shi ne Imam kuma mutane wanda suke goyon bayan sa zuciyarsu na tare da shi suna ganin shi ne na Allah kuma yana ganin dole ya kasance wani mai wakiltar Allah da manzansa ya zama babu a doron ƙasa har a kira shi shi ne sarki kuma a biya kai wannan laifi na Imam Kazim shi ne laifin shuhada na kowane lokaci akan nemi akala ma shahidi laifi amma za ka samu ashin gaskiya ita ce laifinsa ya ce ubangiji na Allah ne illa iyaka sai dai shi mai kokarin ya kashe shahidi ba zai ce zan kashe ka saboda ka kiyadda ka bauta wa kowa sai Allah ba kuma ka kiyadda da shugabanci na ba zai taɓa cewa haka nan sai ya ce kana neman ka kwace mulki ko kana neman ka tada fitina na manta in ce muku cikin abin da Harun ya faɗa bayan ziyara da suka yi tare da Imam Kazim sai ya dawo da dare shi kaɗai
wai yana cewa ya rasulullah ina neman hanzarin ka kan abin da za a aikata dan amina Musa yana neman ya raba al'umman ka ya kawo fitina kuma naga dole in dauki matakin da zan dauka ya rasulullah ina neman hanzari wato raba al'umma shine shi Imam Musa dan me mutane za su yi magana dangane da imamancinsa dan me za su dauki hukumu ce daga wajensa kamata ya zo a bi sarki sarki kuma tun da ke ba malami bane shi kuma yana da alƙalin alƙalai alƙalin alƙalai a ce in mufti yace sarki ko ba haka bane tun da kai ce kai sarkin malamai ko ba haka bane ka san sarkin musulmi da in yana son fatawa sai ce ai ma wannan ba haka yake ba musulunci ko ba haka malam sai malam ya ba da fari ce haka ko shi gafata malam ba wani dalilin da zai sa a yi kaza ne mai annabi ya ce dangane da kaza an ce ma wani shi wani alƙalin alƙalai shi a wurinsu shi ne babban malami ya shiga wajen wani halifa sai ya same shi yana wasa da tantabaru a ɗakin wanka irin hammam na wanda aka zo irin wani ɗakin wanka irin buɗaɗɗe to shi bai tsammaci wani zai shigo masa ba a daidai lokacin sai shi kai babban alƙali sai shigo sai ganshi yana yana wasa da tantabar kawai sai ji kunya sai ya ce mai aka roito gafata mana mai aka roito dangane da wasa da tantabar sai ya ce an wani an ga annabi yana wasa da tantabar haka ne haka nan akan samu hadisi sai irin wanda sarki yake so to irin haka nan sadakai suke bukata to amma wannan sarki an ce shi shi ma sai da ya shiro ce kai a kashe tambar duk a yanke tambarin aka ce saboda ya ce sun sa amma annabi ƙarya shi ma ya san ƙarya aka yi to kaga to wannan kenan wannan ina faɗin wannan ne saboda kun ga shi Imam Kazim laifin me ya yi masu ibada yake aka ce bayan ya kwana yana sallah bayan sallan subahi yana yakan zauna ya ta zikiri har rana ta fito ta daga in rana ta daga yakan yi doguwar sujada baya tsagawa sai gab da zawa yakan kudunduna da mayafi ya shuye su a sujadar shi ya shuru aka ce akwai wani mai tsaron kurkukun da yake kewaye a kurkuku kullum sai ya wuce sai ga tarin tsumma har wata ya ce kai wancan tsumman kullum na wuce sai in gan shi a dume yasa aka ji wannan tsumma har yanzu ba aka ce Musa Al-Kazim kenan sujada yake haka yake kullum bayan dagawa rana in yi wada hantsi kenan in yi sujada baya dagawa sai gab da zawa kuma haka nan da abdinsa yake to an ce da yake dan so in dan takaita magana dangane da Imam Musa wala Allah kila a wani mahalli ko maulidinsa ko wani abu mai magana dangane da wasu abuwa na Imam amma kila daidai gurgudu yana da kyau in faɗi koda dan kadan daga ciki akwai halayyarsa baya ga yawan ibada shi mutum ne mai yawan tagomashi mai yawan kyauta an ce akwai wani jinin Umar bin Khattab a Madina wanda yake zagin Imam Kazim duk lokacin da gani sai ya miƙe zage shi sai Imam ba zai ci mishi komai ba ya wuce kullum sai ya miƙe zage shi sai rannan sai mutanen Imam suka ce kyalai mu kashe wannan fasiki sai ya ce billahi alaikum kar wani ya kuskure ya koyi aikata ya gargaɗe su da kakkausan murya kan su kosuwar su kashe shi sai ce ina ne yake aiki sai aka ce yana da gona ne a can wajen gari sai aka ce sai Imam alayhi salam ya hau kan jaki ya tafi gonar kasa shi kadai sai gashi yana shiga mutumin yana aiki kar ka shigo min gona kar ka jakin ka ya taka min shuka yana ta fada sai duk da haka dai shi Imam Kazim ya shiga ya shiga ya je kusa da shi sai ya mashi sallama yana ta bago sai ya masa ba har daidai yana ta mashi kunsi dai da shi ha ba kai kuma kaza yana ta lashi har dai ya sa shi ma da har dai yana ya fara dan dariya suka fara dan tattauna sai ya ce masa nawa ka ciyar ka zuba a ainihin gonan nan sai ya ce masa dinari 100. Yace nawa kake fata ka samu bayan girbi? Sai ya ce ai ban san gaibu ba. Sai ya ce na tambaye ka ne nawa kake fata ka samu? Sai ya ce dinari 200. Sai Imam Kazi ya ciro wani dan kulli ya mika masa dinari 300. Yace to ga wannan naka ne tare da abin da kake fata ka samu, Allah ya taimaka. Shi da yake yayi hakilun shekara ya zuba dinari 100, yana fata a ƙarshen shekara ya sami dinari 100, ga dinari 300 kyauta. Sannan sai ya tashi haujakin sa, sai haba nan da nan, sai ya tashi ya sumbanci, yana cewa ainin ka yafe mini abin nan na kasance ina yin maka ada. Sai imam ya murmushi ya koma gida. Sannan imam ya shigo masallaci, sai ya wuce wannan mutumin, su kuma mutane sun saba al'adar zai miƙe zage shi. Sai ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati, sai Allah ya san inda zai aje sakonnin sa. Lallai sai mutane suna ta waki, a kai kuma da da ba haka kake faɗa ba, yau kuma ya faru kake haba. Sai suka je yana ta addu'a, yana ta addu'a ga Imam Kazi. Sun sha mamakin wannan ba umare din abinda kuma yau kuma gashi da ya juye. To sai Imam Kazimi ce masa, to wanne yafi, abinda kuka yi nufi ko abinda na yi nufi? Me suka yi nufi ku gaya mini? To kun ga shi gashi abinda yi, sai ya ja shi a jika yace, to wanne wanne yafi, abinda kuka yi nufi ko abinda ni na nufi? Kun ga yanzu ta wata hanya mun dawo da shi ya canza ta wata fuska, akalla dai Allah ya kiyaye mu sharrinsa. To ka gani, to wannan kuma dai wala Allah kila idan muna maganar maulidin ka Imam Kazim, kila ma yi magana dangane da waɗansu abubuwa da suka shafi Imam Kazim, wala Allah irin baiwansa ne da kyaututtukansa ne da Allah abin nan karamominsa ne, mu'ujizozinsa ne, ga su ire-iren wayannan wanda yake wannan ba muhallin yin wannan maganar ba ne. Insha Allah wa ainihin Imam Kazim wanda yake ainihin ana kiran shi da wannan suna Al-Kazim, ma'ana mai haɗa fushi, daga kazimin al-ghaib wal'afina anin na zan ya sifata da wayannan sifofi. Saboda haka ne ma aka yi masa laƙabi da Al-Kazim. Duk abinda ake mai Imam Kazim shi kawai yana ta ibadansa ne, yana roƙon Allah. Wani bai taɓa masa wani abu face ya yafe masa, wani bai taɓa munana masa face shi ya kyautata masa. Har wala ana mashi laƙabi da Abdullahi Salih, ana masa laƙabi da Babul Hawa'ij, ƙofan biyan bukatu, saboda ainihin masu neman biyan bukata wajen Allah in suka gama Allah ta'ala da Imam Kazim nan da nan suka sami ijab. Saboda haka ne ma suke kiran shi Babul Hawa'ij. Wannan ko biyan bukatun duk ko a ina kake ka gama Allah da Imam Kazim kamar ya kanka. To Imam Kazim kenan wanda yake ainihin duk da haka nan ba a kyale shi ba, sai ainihin aka kashe shi. Bayan haka nan da aka kashe, za ka ɗauko gawansa ana kewaye, sun da yasa aka kewaya da shi da wani mai shela, yana shela wannan shi ne limamin Rafida, ku gan shi matacce wanda suke cewa ba zai mutu ba. To gashi ya mutu, an ce an kawo gawansa masallaci. Wannan kisan na shayin muku a rana mai kamanta yau, cewa akwai waɗansu da suka so su gan shi a kurkuku, ainihin suna da tambaya. Wannan kamar kawo kisan wasu mutum biyu suna da tambaya dangane da al'amarin fikihu, sai suka kawo min ƙafa da mai tsaron shi cewa ya nuna musu shi, sai suka shiga. To sai shi mai tsaron yi suna wajen shi, kafin su yi tambayan sai mai tsaron yi zo ce, zan tafi gida ko kana da wata bukata in kawo maka gobe? Sai shi masa a. To bayan da ya fita sai ce masa, shi yana cewa ina da bukata ya kawo mu gobe, alhali yau da daddare zai mutu. To su mutanen suka ce, mun zo mu tambaye ka hukuncin shari'a, yanzu kuma kana gaya mana gaibu? Kun san mutane duk komai aka sai ce wai gaibu aka bada. to kakaman wancan shi ma ba Umaran da yace yace mu da yace masa me kake fatan ka samu karshen shekara ce ai ban san gaibu ba to ba shine gaibu ba ko wa lura ba gaibu wanda yake sanin sa sai Allah yanzu nace me kake fata ka samu nace ka ga man gaibu ne yaushe ake sa tsammanin abu kaza amma su duk kowane ma kowane abu aka ba da labari sunan shi an ba da labarin gaibu ne in aka ce misali za a yi husufin wata ko za a yi husufin rana yanzu a ce to ina aka samu wannan ilimin gaibu ne ko masu hasashen za a yi ruwa mun so ma mu ji hasashen su yau ko za a yi ruwa ya dagula mana yau mu sha daɗin mu ko za a kwala rana kaga su to wai son gaibu to ba shine gaibu ba to amma abinda imam zai ba da labari na kaman wani zai mutu lokaci kala koyayye ne ga a wajen wasu amma shi a wurin shi sananne saboda haka Allah ya sanar da shi saboda haka Allah ne masanin gaibu wanda wanda ba ya itla'in gaibin sa ga wani sai wanda ya zaba illa man tsala min rasulun kuma ya zabi Muhammadu manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma magadan sa ne shikenan illa iyaka ba masana gaibu bane wanda an da aka sanar da gaibu shikenan dai so ina mutane biyu sai suka fasa matan bayan fikin tun da wai ya ga musu gaibu sai suka fita dai daga cin sai ce sai na ga kof sai dinga bin wannan mai tsaron sijin din nan yaje ya ga gidan da ya shiga sai ya labe kusa da gidan akwai wani masallaci sai ya shiga cikin dare ku sai ji an tsanda da kuka a cikin gidan mutum da safe bayan sallar su bai sai ga an fito daga an ce wannan mai gidan ne Allah ya masa rasu ya tabbatar da kuma haka ne kamar yadda Imam Musa to wannan kenan wannan kuma dangane da wani wanda ya nemi ya ganshi a kurkuku shi cikin mabiya ne ya ai wala Allah so ayyancan mutanen masu tambayin fiki wannan amawa ne wannan kuma biyi ne shi ma yayi kamun kaba da mai tsaron kurkuku ya je ya shiga inda yake ga yana wani daki mai duhu sai ga a gaban sa an haka kabari wato gashi ga kabari sai ya shiga kuka shi wannan almajirin Imam ya shiga kuka yana kuka yace kana kukan mene yace na ga halin da kake ciki ne yace kai baka san cewa musiba ba zan ci musiba sharri kai yace baka san cewa sharri baya samu mumini ba ko me ya sami mumini alkhairi sai ce ya imam yaushe zamu ganka sai ce ranar juma'a mai zuwa yace a ina ce a masallacin juma'a har ba ranan ko yace gaggaya ma a mabiya imam cewa ran juma'a za ka imam a masallaci haka shi ne da shi ga to shi kenan sai ko mutane da suka safara ran kaya suka shiga suka bubbuda turare to suka je masallaci za su ga imam kazi bayan da aka ga masalla sai suka ga an shigo da gawa aka aje aka ce wannan wani mutum ne ya mutu ba a san ko waye ba suka duba sai suka ga imam jikinsa ya canza ya zama kore har aka ce wani likita bai yahudi ya daga shi yace wannan mutumin bai da dangi ne wannan ko da gani guba aka sa masa saboda haka ainihin an ce sai da aka ainihin shi sindi ya ce ma imam ni ne zan da dukiya ta ni ne zan jibinci in maka likafani ga yace a ajin likafanin ka ina da maula wuri kaza mabiyina wuri kaza shi ne zai wulici man likafani mu ahlul baiti da likafanin mu da ihramin mu dan idan muke ihrami da shi da sadakin mu da muke biya na auren mu to ba mu sai daga tsarkan dukiya to zahiran akan ga wasu sun yi jana'iza amma abin da muka sani shine duk wani imami masumi ba wanda ke jibintan al'amarin jana'izan sa yin masa wanka da sa masa likafani da yin masa sallah da biznin shi sai imami masumi saboda ka ɗansa Ali ibn Musa Riba salamullahi alaihi shine ya wulici masa wannan a hakikanin al'amari duk da a zahirin al'amari su ba su ga imam Riba ba ba su gan shi su wanda su gani an mawali ɗinsa ne mabiyansa ne suka kwace gawan don an ci ainihin shi wannan Harun ɗin ko shi ma ya raka jana'izan wai har yana kuka
to da wannan zan ji ne da mutuwan dan amina ko kuma da zargin da ake ma ana cewa wai bi na kashe shi munafiki
wai da wannan zai ji
mutane suna cewa suna zargin shi ya zai kashe dan aminsa kuma da wannan zai ji wai dan aminsa ya mutu
to amma muwali suka amshi gawan suka je suka bizne shi a kofar gari inda ake bizne Hashimawa wanda yake kabarin sa a nan yake a har yanzu nan ake kira Kazimiya a yanzu kuma kamar da aka sani akwai wani jikansa dan Imam Rida Imam Jawad kenan shi ma anan aka bizne shi saboda ka su biyu na ake ce musu Kazimiye yanzu zance nan da muke Kazimiya ta cika makil da mutane bara wancan an kidanya kimanin miliyan 7 wanda ainihin yaje taron shahadan Imam Kazi suka je Kazimiya bara kuwa sai aka dauki wani tsatsauran mataki na tsaro wanda ainihin aka sa duk hanyoyin da ke shiga cikin Baghdad to motoci ba su shigo zuwa wurin ba sai dai aje motocin zuwa hanyar garin da za a nufa sai a juya da mota zuwa kodo hanyar garin da suka fito su za su zo sai su juyar da motar su ya bi zuwa hanyar garin su tako da kafa saboda haka duk da kafa aka bi saboda haka an ke tantance kidaya mutum daya biyu uku tunda kowa zai wuce za a laruba shi sai da suka kidaya wanda suka tabbatar rasmiyan sun kidaya mutum miliyan 8 idaddagaggu banda wanda ba su sami shiga ba ballan sana'ar kidaya su a bara kenan to ba mu san bana ba yanzu zance nan da muke ba mu sana sun ba yau ne zai zama 25 a wurin su ba zai kasance kamar gobe ne daliba don yakan zama akwai lokaci kan zama akwai sabanin kwana ɗaya tsakanin mu to amma irin taron da ake nan da nan kafin ai haka al'umma ta koma ta gano waye Imam Kazi alhali da bata san shi ba yanzu duniya za ta fara shi wannan menene kuma da duniya banda ba duniyan Shi'a ba duniyan muwali wanda suka san ai mata ahlul bait su san ahlul mata ahlul bait amma sauran duniya akalla ko ma mutum ba musulmi ne ba yana labarin shahadan Imam Hussein duk da yake cikakken bayanin abin da ya faru ya koye ma mafi yawan mutane amma an dai san abin da ya faru amma ba su san shahadan sauran a'imma ba kamar shahadan Imam Kazi ba su san ya aka yi shahada ba san kuma wani mutum ne shi to dan abin da muka gabatar yanzu na dangane da tunawa da Imam Kazim muna fata a nan gaba mun yi taksiri muna fata ya zama nan gaba mun wuce haka nan tunda muna batun miliyoyi a wani wurare mu kuma na san mu ma a nan adadin mu na masu fadi da limancin ayyuma ana kidaya mu ma da miliyoyi amma yanzu taron mu nan ba na miliyoyi ba ne ya kamata mu bada haƙƙin shuhada cikin haƙƙin shahada ɗin nan har da shahidanmu wanda su suka shimfiɗa hanyar shahada na masu cewa al-mautu lana ada wa karamatu na shahada mutuwa al'ada take gare mu dama kowa duk adatan kowa zai mutu to karama gare mu kuma shine shahada to wannan dangane da Imam Kazim kenan alaihi salam Allah ya maimaita mana ranar da mu sake tunawa da wannan aure kuma ya zama tunawan ya fi wannan insha Allah to da yake wannan lokaci ne kuma kan samu mu tuna da shahidan mu ainihin farkon wanda muka yi ya ban kiyaye da ainihin kidayen namu kidayen ba amma na san 92 ne a January zai kasance ana wajen wace shekara kenan 92 ne yau shekara kamar 30 ko zai zama kenan 1412 kenan ko da 13 da 12 kenan da 12 to lokacin muka yi lokacin ana sanyi to da shekara ta dawo kuma aka sake da muka yi sai dinga zama a Rajab ba su January ba don da shekara dawo sai dawo a December Disamba na wannan shekara na 92 din sai aka yi wani amma mu muna bin Rajab ne kama kama sai ana ta dai a Rajab ana ta mu kuma ka dai ta shi da ranan shahadan Imam Kadir wannan shine ranan shahada na nawa daga wancan na farko na tunda an fara 1412 wannan muna 1435 wannan na 23 kenan na 23 na 23 ne ko da hudu da uku ko da hudu da hudu eh haka ne na 24 kenan wannan shine karo na 24 da muke yau mushahada to su kuma shuhada din mu wanda har yanzu bamu gushe ba muna samun su kowace shekara akan sami shahidai biyu uku hudu duk shekara wata shekara tukan zo ta wuce ba a sami shahidi ba ne a sami daya haka tun daga tun da zan iya cewa hijira kenan ko kuma hijira na 1402 kenan ko tun a lokacin aka sami shahidin farko eighty two ne ko zai kasance da 1402 aka sami shahidin farko ya zuwa yau har aka sami shuhada 145 145 ne ko aka samu to wannan ko adadin ma ya nuna maka cikin shekara 30 da kamar uku cikin shekara 33 shahidi kasa da 200 ya nuna maka cewa shahada ba tana da arha bane in son makiya ne shine duk su kashe kwaro sukan zo da mugun fushi da nufin su bude wuta ya zama sun kashe kusan duk wanda su ya kashe su sai kaga sun karata sun kashe mutum daya ko biyu sun taba zuwa wani masallaci a Kaduna lokacin muna tsare ana ta'alimi kuma suna gani ta'alimi ne suna kuma ganin cewa ainihin akwai mata a cikin masallacin har da jarire kuma suna iya ganin cewa ainihin ana rike da littattafai mutum ɗaya yana karantawa saura na dubawa amma ƴan sanda suka sauka daga motocinsu suka duba kuma suka tsaya sannan suka dinga harba hayaki mai sa hawaye masallacin ya turnuke sannan suka dinga aikawa da harsasai masu rai sai da akwatunan harsasansu suka kare suka hau motar suka gudu rannan sai suka ji a BBC a labaru an ce ainihin an kashe mutum ɗaya sun ɗauka duk wanda yake masallacin ya mutu musamman ma wanda suka lura shi ke bada ta'alimin sun lura daidai da inda yake sai da suka ratattaka garin da ke daidai wajen kansa wato da a ce yana zaune ne da kirjinsa za su ratattaka duk daidai inda kirjinsa yake a jikin bango sai da suka ratattaka bangon a masallacin to sai suka ji a labaru an ce an kashe mutum ɗaya aka ce suka ce ba zai yiwu ba shi kwamishinan 'yan sanda lokacin wani marashin arziki washi ko Yakubu Shaibu ne ya riga shi kabar zo tuntuni muna kiran shi barawan bargo dama ainihin da barawan tuwon sallah duk muna tsare an kawo mana bargo ana sanyi ya sace ya tafi kuma da bargon sai a lahira ya biya to kuma an kawo mana tuwo da sallah muna tsare an kwace tuwo an mana fashin tuwon sallah muna tsare dama al'adam masu aukar da shahada kin daga mai satan akuya sai mai satan burgo sai mai na agwagi da kaji su kenan ai tafiyan kenan barayi ne duk kaji mutkaji mutumin kirki yana kashe bayan Allah to shikenan shi wannan sai aka ce lokacin akwai wani dan uwa da yake kawo mana bukatun mu haka na bashi binan kayan kaya a wanki a goge da yazo koban ruku sai suka kama suka je suka kulle shi da safi sai aka kai shi gaban commissioner sai yace masa ga kayan wankin ka nan ba wannan wannan karin ba ya sanya sata yace ba wankin ka muke so ba muna so ka gaya mana gaskiya ne shekaran jiya a masallaci mutum nawa aka kashe yace yadda kuka ji mutum da ke daya wani a rashi round now yace ranka ai round wajen dubu ka shi to shi ne daya da to shahada kenan tsada ke da ita kun san farashin shahada kuwa aljanna fa to aljanna kuma tana dana da tsada eh kamar yadda yazo siratullahi galiya silan Allah na da tsada saboda haka ba da sauki ne ba sai wanda Allah ya zaba cikin ikon Allah duk sauran mutane ba wanda ko har sashi ya same shi a cikin masallacin haka suka fita gaba ɗayan su ba wanda har sashi ya same shi shi wanda mutumin da Allah ya kaddara masa shahadan shine kadai ya gilma duk kuwa inda yake idan ya zauna kuma har sashi bai same shi ba amma shi sai sashi ya gilma sai har sashi ya same shi shi kadai kuma shi kadai ne har sashi ya sama koda da jin ciwo ne to kuma takan dauro ma akwai wani shi ma wannan ana maulidi ne a Kaduna da daddare suka maki a wani wuri suka dinga harbin filin maulidin suka dinga harbi ba ko mutum ɗaya da suka kashe har cikin wanda suka samu akwai wanda ainihin sai da harsashi ya yi masa aski ya rai gashin kansa ya tafi da shi haka ya tafi amma bai shiga kan ba har ya dan gege kan dan kadan ya dan mai dan kwarzani kai ka zo ba sa shi da karfin ji ya karbo kuma darma ce amma wai hatta dan ki dan karci kai har jini ya fito ta wuce kuma ta fara daga goshi ne sai wani aka ta yi wani shatale tale tai gaba ya tashi lafiya to kun ga cewa ainihin Allah ta'ala bai kaddara ma mutum shahada ba fa zai yi wani ba wai ainihin wani abu ne wanda yake ake yin zubar gada ba ba ku jin yanzu irin kashe-kashen zubar gada dinnan sai ka ji an ce rana ɗaya an kashe mutum 200 to mu ko ga shi shekara 33 ba mu kai 200 ba shi sa ma ku ce mu masu tunanin za su bude mana wuta su kawar da mu su fidda rai za ku iya bude mana wuta amma waɗanda Allah ya kaddara ma shahada ne kawai za su biyu ko uku an gama amen haka wanda suka yi na shahadan su wannan Abdulrahman Isa da Isa Muhammad a kofar doka ranar Kudus wanda ainihin su an ji su jami'an tsaron suna ce mutanen wurin ku tashi in kun san abin da aka umarce mu ba za ku zauna nan ba ku tashi ne suna ce masu sai da sayarwa aka a wurin ku tashi a wurin nan in muna jin tausayin ku ne ku bar wurin nan abinda aka ce mu yi ba kyau to suka yi tabarin wuta to mutum ɗaya raka suka kashe shi Abdulrahman Isa sai da suka kama shi da ransa a mota suka karbe shi a faɗar harsashin ya shiga kirjin da shi aka kai shi kabari bin yana da ransu suka kashe amma anan take da harbin da suka yi ta tsayi wasu sun ji har sashi na wucewa har ta gefen kunninsu amma haka na aka tsaka wanda kuma aka ji mu ce wasu kwana biyu duk suka tattashi mutum ɗaya rak suka kashe duk uban watan da suka yi suka koma suna wash wash Allah ji gan Malam Abubakar Almizan lokacin shi ba su san shi ba sai ya je wajen su suna wash tunda muke operation ba mu taɓa mai wayan tsiya irin wannan ba wallahi duk mun shi sai su yi kusun ɗauka wani babban alhaji ne suna ta sada ran kai ɗai wallahi muna ta fama da yunwa sai ya ba su duk ɗaukar sasa ya ba su na karin kumallo akwai ma wani a wajen ɗan magajiran da suke wannan operation ɗin ya fito da mobile ɗin shi ce yunwa muke ta fama da shi duk da shi ba yana azumi ba ne ko kuma an mashi fatawa yana iya kare azumi sun da za shi jihadi ya fito da mobile ɗin sai ya ce gashi a saya naira 500 ya sami na karin kumallo tun safe bai ci komi ba wani dan uwa ya ji wannan da kunnen sa ya sa hannu ya dauko naira 2000 ya bashi ya ce bar mobile ɗinka kuma zai sha mamaki inda zai ce su ne waɗannan shi'an da kake kashewa shine ya baka wannan wannan koyi da Imam Kazim alhamdulillah kun sharri mai mako alkhairi kowa zai je ga majaza'in abin da yake aikatawa insha Allah to saboda haka ainihin yaro ku shi ta shahada ba sassaukan ababace zabin Allah ne shi yasa duk lokacin da kaji an cewa ne shahada in ka bincika sai ka ga mutumin kirki sai ka ji mutane suna yabon shi sai ga mutumin kirki ne Allah ta'ala ne ya so hutar da shi ya rabu da wannan Najeriya mai wahalar zama rabu da fama da matsalan adan kayayyaki da cizon sauro da rashin ruwan famfo da rashin man fetur da rashin wutar lantarki da ire-irensu duk ya huta ya je wurin da za a yi masa gangan jiki ya ce sha gangan jiki nurani ba irin wannan gangan ba na gangan jikin na duniya ba wanda aka karami a bizni an ce shi shahidi a fassaran wannan izinin da ranar laraba da su ta wuce mun karanta wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda bal ahya'un walakin la tash'uru to mun karanta wannan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqu bal ahya'un walakin la tash'uru yake cewa ainihin a cikin fassara aka sami ruwaya imam sadiq yana tambayin cewa me mutane suke cewa dangane da arwah din mu'mine aka ce su suna cewa wai ana sa su ne a jikin tsuntsaye a sa su aljanna suna su rika rataya a fitullun aljanna sai ya ce a mu'mini karimcinsa ga Allah ya wuce ya sa ruhinsa a jikin tsuntsu jiki ake musu irin jikinsu na duniya da shi suke rayuwa a cikin aljanna wanda in mutum ya gansu in ya san su zai ce wane ne jiki kamar yadda yake amma wani jikin daban Allah ya yi aljanna ya sa ruhinsa a ciki har nake cewa na'am akwai ruwayan tsuntsu ta yi wannan ne ruwayan ne wani bai ji ba da kyau da yake kowa sai maka hadisi da wanda ya kiyaye da bayanan da bai kiyaye amma akwai hadisin tsuntsu duk da akwai hadisin tashi ta yi ko hadisin tashi wani ya ji sai ya ce tsuntsaye za su zama kamar yadda aka ce Ja'far Bayyar tunda an cire mishi hannu Allah ya sa mishi fuka-fuki yana tashi tare da mala'iku to su kira shi ne suka ce tsuntsu tunda an ce mutum ya tashi ya za su kira shi tsuntsu ne kuma akwai ma ruwayan tsuntsu din amma ba yana nufin tsuntsu hakikanin tsuntsu ba yana nufin yan aljannan da suke aljanna duk da su mutane ne in sun so su tashi sama to za su tashi din ne haka kawai su tafi yansu kamar yadda mala'ika ke haka ba su alhali mun san mutum a nan yanzu nan in yana son ya tashi ba inda zai tashi sai dai taka da kafa ko ya hau abin hawa amma dan aljanna yana son ya je wani wuri zai haka ne kawai sai ya ji dai da yake da bukata alas to shine to ka gani kenan ruhin nasu yana da gangan jiki gangan jikin kuma irin na nan duniya amma ba na nan duniyan ba to da shine suke rayuwa shine Allah ta'ala ya ce kar ku ce mu wanda aka kashi a tabarkin Allah matattu rayayyu ne sai dai ku ba ku sani bane to ga shuhada din mu sai mu ce muna taya ku murna na cewa ku ƙarshen ku ya zama shahada ne ma'ana shaida ga imanin ku muna kuma ba ku tabbacin insha Allahul Azim abinda kuka ba da jine nan ku akai to muna nan akai har ya zuwa lokacin da zamu cin muku insha Allahul Azim mun sami shahidai daga bara zuwa bara kamar yadda kuka sani a wannan shekarar ne ainihin Allah ya kaddara fitowar yan uwa na Sokoto to kuma lokacin da aka jera ka su Sokoto su waɗannan mutanen ba su sallama ba suna ganin kamar sun muzanta ne a ga cewa yau kuma gashi waɗannan mutane sun shigo gari da izza ko kuma sun ɗauka abin zai zama ɗan kaɗan ne ko ya ne ne mai sun da yi shirin su mummunan shiri kuwa suka samu waɗansu zaune gari banza wanda za a ba mutum 300,000 ya kashe mutum ai kwarai don akwai waɗansu da aka ji sun je suna neman su kona wani wuri shine ne sai suka tambaye cewa akwai mutane a gidan aka ce sun kai na ce suna da yawa za su kai su ba su 20 zuwa 50 suka ce a a ashe wani yace sai dai ce wani eh kaga wannan ya turo mu a kashe ke mun kaga 2000 ya ba mu ko eh to kaga kaga cika ji ina son kawo mu zo nan mu zo mu mutu mu tafi kawai abin kaga tabbatin ya fada shi sai wannan mai gadin ya ji 2000 aka ba su 2000 su je su su kisan ka to tun da ke akwai irin wannan an da kuma jami'an tsaron da suka yi harbi don waɗanda aka lokacin da aka kai su ainihin daidai kofar kofar fadan sarki su akwai wanda suka sa tayoyi suka tsara hanya to da aka bar ana kawar da tayoyin sai suka shiga jefe-jefe to daga nan kuma sai aka ji har sashi sosai su ƴan sanda na harbi don waɗanda aka kashe mana lalle an kashe su ne da har sashi na ƴan sanda. Duk da labaru da suna faɗin su kan shirya abin ma za su faɗa wani mai labaru na BBC ya ce an yi gumuzu tsakanin shi'a da sunna wanda ya sanadiyan mutuwan mutum biyu aka yi ce har wani ya buga masa ya ce tsakaninmu da kowa Allah ya wai shi'a da sunna da yake haka suke fatan su ce amma mun san cewa ainihin in akwai in wanda suka yi harbin sunansu sunna ne to da ƴan sanda ne da ƴan iska su suka haɗu suka yi joint operation between ƴan sanda and ƴan iska to sai dai in su ne ahlus sunna ɗin su BBC suke nufi to su ainihin sun kashe mutum biyu wanda ɗaya mutumin Isa ne ko mutumin Isa an kai shi Isa an yi jana'izansa ɗaya kuma mutumin Kaduna ne an zo nan Kaduna an yi jana'izansa ɗaya kuma daga baya aka sami gawansa shi ma shi kuma mutumin Gimba ne ko ina ne ko dutsen wai an yi jana'izansa a nan Zaria an bizne shi a makabartan shahidai to kuma har wallahi bayan nan lokacin Ashura din nan da ta wuce har wallahi sun kashe wani amma suka dauke gawan su kuma wayannan jami'an tsaro ne na boye wanda suka boye gawan san ba san inda yake ba sai kwanan nan suka yadda suka ba da gawa saboda ka kwanan nan kamar wata ya kai ma biyu bai wuce biyu ba da suka wuce aka yi jana'izan tun bayan Ashura saboda ka kunga har an kashe mutum hudu sune shahidan wannan shekara kenan ko mutum hudu to kunga wannan abu ne mai istimrari to shuhada za mu ce musu su kwanta lafiya insha Allah al-azim abinda suka bada jininsu su akai duma za mu ce musu sun mutu ko sun rasu ba muna nan a kai daram insha Allahul Azim wannan yana cikin haƙoƙinsu na sha tunatar da mu dangane da haƙoƙin shuhada daga cikin haƙoƙinsu akwai tunawa da su din nan ta zikriyat daban-daban da kuma babba addu'an kulli yawmin addu'an mutum ya sa su a cikin addu'ansa na sallan dare kamar ne ce muku duk lokacin da na yi kunuti cikin jimlan addu'an da nakan yi nakan ce ainihin Allah ya ji kan ƴan uwanmu musulmi maza da mata waɗanda aka kashe a tabarkin Allah wannan harka wanda Allah ta'ala ya fifita mu da tafiyar da ita ba don mun cancanta ba muna fata Allah ya karɓe su shahada ya kuma riskar da su da rayayyun da ake arzutawa kuma Allah ta'ala ya biɗi haƙƙin jinainansu da marayunsu da suka bari to kulli yawmin za ka yi addu'a gare su sannan kuma bayan wannan akwai ziyaran kabari yana cikin haƙƙoƙin wanda ya bar duniya sawan shahada ne ko ba shahada ba to la sai mai shahidi ziyaran kabarinsa ainihin haƙƙi ne nasa shi ma na tunawa da shi kamar yadda kuka ji shi malam Abdulhamidu Bello ya nuna cewa a duk garin da aka bizna shahidi ana tsaye da zikriyat na tunawa da waƙan shahadansa a lokacin da yi sannan kuma akan je da kai ziyara kaburbura ɗin kuma ta wannan haka nan aka dan fara gyaran kaburbura wanda wannan wani abu ne ba ba sabo ba ba bid'a bace sananniyan abace a duniyan musulmi tun da wuri akwai mun sa akwai fitinan da ta kunno kai sukan ta surutu kan cewa ba a gini a kabari ba a mene ba a mene wannan wanda abin mamaki shine sukan kawo hujjan su guda ɗaya ne suka ce wai manzo Allah ya umarci Imam Ali ya je ya rusa duk gine-ginen da aka yi akan aburbaran mushrikai a Makka saboda su mushrikai suna bauta ma aburburan ne na'am haka ne haka ne manzo Allah ya umarci Imam Ali ya je ya rusa gine-ginen da aka yi a aburbaran mushrikai a Makka amma ta ina ne wannan wani mai hankali zai dauko ya istinbadin hukuncin cewa duk ginin da aka yi akan kabari sai a rusa ko da na mumini bai gaya an ce na farko an ce kabarin mushrikai ba sannan kuma aka ce don suna bauta musu kaga ma'ana inda kabarin mushrikai nan ma da ba a rusa bauta musu ne ba za a kam rusa wayannan tamkar rusa gumakan su ne kamar Lata da Uzza da Manata da Hubar shine sannan kuma sai muka yi banka ce musu to tunda wannan shine hujjan ku alhamdulillah Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib ko alayhi salam shine mu hujjan ku shine annabi ya umurta ku to yafi ku sanin hadisin to ya zauna a Iraq akwai kaburburan bayin Allah akwai kaburburan annabawa bai rusa ko guda aida ainihin ana rugurguza gidigini ne da mai zai yi sai ya rusa kaburburan da ke Iraq ya wuce wani kabari akan wani dutse sai yace ma yace mai mutane suke cewa su wannan suna cewa kabarin wane ne sai suka ce mai suna cewa kabarin Annabi Hud ne sai yace a ba haka bane yace akwai mutumin Yaman anan sai wani yace gashi mu yace ka san dutse kaza yace ka san dai duba me yi a wurin yace akwai wani kabari a gunshi mai mutane suke cewa sun ce yace suna cewa kabarin wani bawan Allah yace to kabarin Annabi Hud ne yace wannan kabarin Sam ne dan Annabi Adam ba sam ba sam ba ba sam dan annabi Nuh yoye yace wannan kabarin Sam ne dan annabi Nuh ba sam dan afwan Habil Habil dan annabi Adam yace wannan kabarin Habil ne dan annabi Adam to kun ga da ainihin sai ce a hau a rusa ko kuma akwai kabarin annabin Allah Daniel da gini tun lokacin Amirul Mu'minin da sai rusa da kaburbura to shikenan dai wannan batun su suna iya rike ra'ayin su abinda muke so da su shine tunda yake suna da fahimtar addini irin nasu sai su yadda suka fahimta kar su yi gini a kabari in kuma da sun yi a kabarin ubansu ko uban ubansu su suka yi abin su in ba sabani a jikokin uban ba in duk cikin su ra'ayin su daya ne sai su je su rusa amma ba su da wani hujja na zuwa kabarin wani su rusa masa ba business ɗinsu ba ne tunda mu a wurinmu muna gini a kabari kuma mu a wurinmu ba shirki ba ne kai a wurinka kai in kai ka zama mushriki kuma ƙarshen ka shiga jahannama mu kuwa mu abinda muka yi daidai ne mun kyautata makwancin wanda ya mutu ne saboda haka sai ka kyale mu da fahimtar mu kana da fahimtar ka muna da tamu kowa ya nasa kai ka je kai kabarin ka ka baje shi ka tashi ka bar shi shikenan ba za mu zo mu gina maka kamar yadda ake ban labarin wani an je makabarta baban wani dan kungiya ya mutu sai aka haƙa rami bayan an sa shi a rami sai wani ya ce jama'a mai shiri mai addu'a sai ba sai ya ce kore mu zo addu'a sai ce to jama'a mai addu'a don wanda suke kabarin na Allah ji kansu banda wannan sai ce ya zaka ce kan ce to baka ce ba yin addu'a to ga kai ne wannan to kaga in tunda ba ku yin addu'a kar ku yi addu'a ba ku ziyarar kabari kar ku ziyarta ba ku gini kar ku yi ruwan ku amma irin ruwan ku da mai yi in ka tambaye ni me yasa muka ce muka mana da hujjar mu shikenan ina ruwan ka hujjar ka na daban namu daban kai naka mai namu ya wuce haka nan ne to alhalin kamar da muke nan shi malam Abdullahi ne ke fadi cewa sakamakon ma ɗan uwa suna gyara kaburburan shahidai har wasu sun fara koyo to amma inda mutum zai je sauran duniyar musulmi zai ga cewa wannan abu ne zaunanne ana kyautata makwantan mutane ana kuma tunawa da su to shuhada hasatan da ma dukkan zuwan su ka mutu amma hasatan shuhada suna da wannan haƙƙi sannan kuma suna da haƙƙi na kula da iyalansu ya ainihin abinda suka bari baya matansu da ƴaƴansu da iyayensu har wala yau wannan yana sa ainihin yana dan da sanya ya rai ya dan kwantar da hankalin mutum ya rika tunawa da nasa da zafi mun sani da zafi da zafi amma kuma zai dan sa shi ya tunani cewa ran dan sa bai tafi a kawai ba insha to sannan kuma dai kullun sai an magana dangane da haƙƙin shahidai wanda ba yana da wani yawa bane ainihin naira 100 ne a wata ko 100 ne ra wannan mutum ya bani naira 100 a wata ba zai ji ba dalilin da yasa mutane ke da suke kyashin bayarwa su kan ga lalle ilalla sai sun ya taru ya kai shekara uku ne sai su ga ya kai 2400 sai su ga da dan yawa amma da za su bada eh 1200 ne a shekara ko to kaga idan suka tara na shekaru to in ba su tara ba inda ya zama duk wata za a bayar mutum ba zai san ya bayar ba kuma in kowa ya dore ya bayar sun da ainihin mutum miliyan suka bada kowa ya bada naira 100 sa naira nawa kenan miliyan 100 kenan to kaga yanzu nan kaga in sai kaga kudi ya yawaita in miliyan 100 din nan aka samu sau goma sha biyu miliyan nawa kenan 1200 kamar saboda haka za ka ga shi kudin ba yawa amma inda za a bayar in aka tattara zai yawa kuma zai ayyuka masu yawan gaske na al'amarin shuhada saboda haka mutane su daure su rika bayarwa ne muna son mu culture din bayarwa ya gina a jikin mutum ne ya ga shi zai bayar ba wai sai an mishi dole ba sai an ce mishi ko shi a kan kansa ya ga cewa lalle lazim ne ya bayar sai ya rika bayarwa to haka ne za a iya samu insha Allah to kullun nika magana dangane da masu aukar da shahada amma kafin in zo nan kun san baya ga shahidai dinmu wanda suka yi shahada a shekarun baya kullun mukan tunawa da baya ga masu shahada akwai wanda muke ce masu shahidai masu rai waɗanda aka jijjima ciwo waɗanda yake a wa'in surare kamar a tsakanganin yan Hizbullah banda mu'assasatul shahid suna da mu'assasatul jari suna da mu'assasa din masu rauni na daban da masu mu'assasatul shahid amma mu'assasatul shahada ita take kula da masu rauni har wala yau to kuma har wala yau muna da tsararru shekarun baya kullum muka zo muka ta magana dangane da yan wanda aka tsare na Sokoto wanda a wannan shekarar Allah ya kawo ƙarshen wannan da lokaci da na ɗan yi magana mai tsawo dangane da al'amarin su wanda aka tsare a Sokoto ɗin amma zan tunatar da mu dangane da wani abu yayin kun san lokacin waƙen da aka kai ga kama su an kashe wasu sannan kuma an jima wasu rauni kuma an rugurguza gidaje da wuraren sana'o'in da yawa daga cikinsu saboda haka koda suka dawo da yawansu ba su da matsugunai don an rugurguza gidajensu saboda haka da nan da na abin da aka yi gaggawan yi shi ne aka ce to waɗanda suke da gidaje waɗanda yake iya karɓan gyara don wasu an lalata ne ba an rusa ba ne to a samu a gyara waɗannan waɗanda kuma ba za su gyaru ba an riga an rugurguza su ne ba batun gyara ba ne su a nema masu matsugunai ko da wuraren haya ne abinda aka yi kenan sai aka yi nan da nan aka tsugunar da wasu ka zauna a tare da 'yan uwansu da suka zozo sannan kuma aka yi ƙoƙarin gidajen da suke iya karɓan gyaruwa aka gyaggyara wasu 'yan uwansu suke da gidajen suka kokkoma wasu kuma mafi yawansu suna gidajen haya ne saboda haka yanzu akwai bukatan ta da gine-ginen gidajensu waɗanda aka rusa don haka ne ma muke son za mu ƙaddamar da asusu na musamman domin 'yan uwa na Sokoto wanda zai zama tallafi gare su wajen sake zaunar da su hanyar daukar dawaine musamman sake musu sake musu matsugunai kuma zamu so in mun zo asusu din ba ainihin ya zama lokacin da muka zo kusin da ka zo ne kamar da muka zo nan za a zaga da da kwando ko bokiti ka wurga naira 5 ko sauran canjin da ragon kudin motan ka ba ka duba nawa ishe ka na shan ruwa da na koma ka wurga ragon ba shi muke so muna son ainihin ya zama an yi gagarumin shiri ne saboda kudade ake bukata ma kudai saboda haka akwai wadansu ɗan kwado suka dauka ma kansu ma za su bi ɗaiɗai kun mutane da aka san suna da dan hali na kashin kansu su su ba da gudunmoyi su yi wa'yansu alƙawarra wanda kun za su ciccika kuma ka yi hoɓɓasa ka burge a ji sunanka a nan a ji a sama ka yi hoɓɓasa ka burge ta yadda ainihin za ka zama ƙuduwa abin koyi na ba da gagarumar gudunmuwa saboda haka mun so ya zama ainihin mun sa asusun amma sai muka kar mu sa shi da wuri-wuri ya zama mutane ba su shirya ba ya kamata mu wasu tazarar lokaci na san wani lokacin da za mu yi lancin akwai wani da ya ce shi sai ya kawo mota ya dunga barada ba shi da ya buga nan shi ne ya je kwatano ya siyo wannan sai da ya zo shi ya dunga sai da ya kawo mota to haka ake so yanzu tun da kaga za a yi lancin na Sokoto kana kuma son ka burge tun yanzu za ka fara ci tunanin ina za ka ce Dubai ne za ka siyo su menene ko kuma mai ko tun yanzu ne za ka shuka ka girbe ko kuma menene za ka yi kana ta tunanin kai mai za ka kokarin ka yi domin ka kawo gudunmuwarka saboda haka za mu ba da ɗan tazara insha Allah za mu yi ƙaddamar da wani asusun in ya yiwu a ƙarshen Zulhijja bayan gadir tsakanin gadir da fara ashura to mu kun ga da ɗan tazarar lokaci ko kaga ga sha'ban a gabanmu ramadan ga shawwal insha Allah an sa mu shiga shawwal kuma ga zulqa'ada ga zulhijja ka kana da wajen wata kusan 5 to kaga in zai yiwu ainihin daga nan zuwa lokacin in kana son ka bada miliyan 5 ne kafin kowane wata ka hada hancin miliyan 1 ka ji in kai talaka ne zaka bada miliyan 5 kawai mana in kai mai suku ne wanda zaka wuce haka nan kuma to ainihin ka gama ainihin shirye-shiryen ka to kar ku ji na ce miliyan 5 kuma ce a wani ce ai ba ni da miliyan shikenan ne masu miliyan ne a ko kuli-kuli din nan da kike yi ko masa ko kosai to a dinga ajina wannan asusu har sai ya ta a kawo mata ya tsara don kar mu ne biki ne ya kamata ainihin mutum ya hoɓɓasa ne iyan iyaye ya kura marejin abin da yake iyawa da abin da zai yi ya iya kan abin da zai iya har ya zama in ya bayar zai zama cewa za a da za mu ce mishi to ba za ka kara ba sai ha ba a iya kan abin da zan iya ke sai mu ce to Allah saka da alheri to insha Allah wal azim to in yayi za mu yi zulhijja in kuma har ya zama ba mu iya yi zulhijja ba sai dai rabiul awwal sai don ba za mu yi a al-muharram ko safar ba ta yi wa safar za a yi amma dai mun fi san da in zai yi wuri tsakanin gadir da farkon al-muharram ya zama an yi wannan asusu ne saboda haka yanzu waɗanda suka ɗauka ma kansu don har da muke ciki akwai wanda suka yi alkawari na waɗansu maƙudan kuɗi kuma sun fara tarawa matun yanzu saboda haka yanzu mun san cewa lallai ran da muka zo lancin nan to mu kanmu ma muna so a ba mu mamaki ballantana kuma ƴan hasara su ce wani aiki sai ɗan shi ka san wani sunansa Ahlus Sunna ne shi ne ya ji an tara ƴan wasan tara kuɗi shi ma sai ya tara wai a tara masa kuɗi to shi ne da aka tattara masa saboda tattaro mutane ma har ministan kuɗi ya gayyato ministan kuɗi ya zo ya ce to wannan al'amari to gashi dai mu kun san ma'aikatan gwamnati ne sai ya ɗauko ambula ya ce to 10,000 ne to amma kuma dai ga cek sai ya rubuta cek to shi ma dai na 10,000 ne. To ministan kudi kenan shine mutumin sai ya ce ka wallahi an shi a sunni ahlus sunna gaban anyi na Kano din ne da yaji an tara miliyan 51 yace an shi a sunni ahlus sunna ni yanzu kaji san suna tara miliyan 51 ni nan na kira taro na generator ma bai samu ba to shikenan dai ruwan kudi to muna son ainihin a burge ƴan uwa a ba mahasada haushi saboda ka ai shiri sosai insha Allahu al-azim tun yanzu sannan kuma wanda suka dauki alƙawari sai su dan fara zagayawa suna amsa muna son ne yanzu ba akwai wanda su dan zagaya kuma insha Allah zamu bada lamban account na banki wanda mutane za su iya sakawa da unwanin taimakon ƴan uwa na Sokoto insha Allahu al-azim ta yadda waɗanda suka yi barna ɗin insha Allah su ma za su ji haushi ko yanzu ma mun ji ai wasu suna cewa su da sun san abin haka zai zama tun farko da ba su shiga ba sun yanzu sun ji kunya domin su sun ɗauka ainihin abin da suka yi a Sokoto ɗin nan kamar an gama ne sai suka ga yanzu ne al'amari yake ta baka to ya zama alkhairi sun yi sharri ya zama alkhairi to insha Allah al'azim dan gane da ƴan uwa na Sokoto kenan wanda tsare su ya kawo ƙarshe amma har yanzu kun san muna da waɗanda suke a tsare bare anan nayi magana dangane da wasu mutum biyu da jami'an tsaro na ciki suka kama suka tsare su ne Malam Haruna Abbas da Malam Ibrahim Hussein waɗanda suka kama su suka tsare suka ki a ziyarce su suka ki a gansu ba san halin da suke ciki ba suna tsare ne an ki yarda a gansu to kuma wannan ya saba dukkanin doka ya saba ma dokan ma hatta da ta kirkiro su ba su da wani haƙƙi a wani section na doka da ya ba su daman tsare mutum sannan kuma sun saba ma shi dokan da ake ce ma constitution wanda a kan shi ne ƙasan ke gudana wanda shi ma bai ba da dama ga tsare mutum ba kuma wannan wai an ce wai demokuraɗiyya muke wai wannan gwamnatin wai an zaɓe ta ne wai mu muka zaɓa to amma na san a ƙarƙashin mulkin soja na kama karya wanda aka fara fito da dokan hana kama mutum a tsare shi ba san shi ba da doka akwai dokan akwai tsararru iri biyu akwai masu jiran shari'a akwai ɗaurarru ɗaurarrun ma akwai iri-iri akwai wanda aka yanke ma hukuncin kisa suna jiran a kashe su akwai kuma wanda aka yanke musu hukuncin ɗauri to duk ana ziyartar su har da wanda aka yanke ma hukuncin kisa ana ziyartar shi wanda kuma yake jiran zaman shari'a shi ma an fi ba da dama a ziyarce shi to kuma sai a daidai wannan lokacin ne sai janar Buhari ya ji mulki ya ambara shaga lokacin na tsara kurkuku kuma lokacin ziyarta dina ana yi kowace rana ka je za a yi abinda kake bukata kawai ka rubuta application a mika a yi maka approved ko da wani lokaci musamman ranar aiki hatta ba ranar aiki ba ko ranar asabar ko ranar lahadi kai har da yamma ma ba lokacin aiki ba indai akwai duty officer aka ce wani ya ce ya zo ya gani ne za a bar shi ya gani duk tsawon zamana a wannan lokacin hanni ne ma nake ce ban cika son a ziyarce ni da yamma ba saboda daidai lokaci ina wani abu amma ana iya ziyara ko da lokaci to sai daidai muna tsara wani lokacin Buhari da ya juyi sai ya fito da wani abu shi detention wanda ba san shi ba ba shi a language din su saboda haka sai ya ce ainihin za a tsara mutane babu ziyara kuma ba za a san halin da suke ciki ba kuma muna nan an kawo wanda aka tsare din da yawa amma duk da haka ana ziyartar su don ko nima da aka kama ni aka tsare irin wannan a lokacin nima an ziyarce ni domin akai abinda kake bukata ka je wajen su kai applying a yadda a tabbatar da cewa wannan kai dan uwan mutumin ne sai a yadda in an yi approval sai a yadda ka ziyarce a zo maka da shi ko a baka takarda ba a zo a ziyara a kurkuku kuma kana samun labari ana rubuta takarda a lokacin muna tsare karkashin detention muna rubuta takarda ka'idar shi ne za ka rubuta takardar ne ka ba su karanta su buga stamp su kai in an ba da amsa su karanta su buga stamp su baka amma ni ban taɓa sanin yadda za a ce ba a san halin da mutum ke ciki ba me suke tuhuman Malam Haruna Abbas da shi da Ibrahim Hussein suna tuhuman su wai sun je ƙasan waje ne sun koyo wai ta'addanci to wannan ainihin zai zama ma abin kunya abin bandariya abin haushi a lokaci guda yaushe harka wadda take ta kwashe shekara akalla 36 za ta ce ta tura mutum biyu ko kamar mutum 10 wai su je wai sun koyo wai ta'addanci me ta'addanci wai sun koyo harbi to harbi ta'addanci ne sun harbi wane hatta ma idan sun je sun koyi harbi muqaddara sun tafi Iran an kwa musu harbi harbi ta'addanci ne haka ne duk soja yan ta'addani duk yan sanda yan ta'addani ba su koyi harbi ba kuma ba ana harbin mu ba to dole mu san menene harbi ai hatta in ka koyi harbi ba shine ta'addanci ba sai idan kai ta'addanci sannan za a ce kai ta'addanci ka je ka harbi wani ba tare da dalili ba ka firge tashi shine kai ta'addanci amma ba ka iya harbi ba to bayan sun tsere su shi sama da shekara guda sun rasa abinda za su iya cewa an kai su kotu kotu ta bada umarni dole ne su kai su kotu kuma su kyale a zarce su sun ki aka daga kara aka kai wani kotu na gaba suka sake lizumta musu da rubutaccen order cewa lalle su kai su kotu kuma dole su kyale lawyer su ya gansu kuma dole su kyale iyalan su gansu har yanzu ba su yadda ba wato su sun hau kan doka suna iya yin komi duk da kuma an ce wannan demokradiya ne wai mu muka zaɓi gwamnatin ne to abinda muke so sani cewa waɗannan mutane ɓangare ne namu kuma duk abinda aka yi musu mu aka yi ma in mutum har ya iyayen yana da ƙarfin halin ya ce ya kai su kotu ya tome su da laifi to duk cikanmu ne ya toma ba rada ne magana dangane da wannan nace dole a sake su kun sa irin tasu wautan sai suka ce a dakata yayi barazana kila za su dauki mataki ne cin in Allah sarki wawaye ai gaskiya nake faɗi ba barazana nake yi ba sai da aka dade to ai ga shiru shiru har yanzu bai wasu yi komai ba ya ce dole a ke su har yanzu bai dauki mataki ba barazana kawai yake ni ba barazana nake ba ina faɗan gaskiya ne dole ku sake su ba barazana nake ba ba cewa ne za mu zo mu harbe ku ba da harbi da tuda harbe harbe ne da tuda an yi an gama ba harbe harbe bane makamin babba ita ce gaskiya ita muka da in kun isa ku kawo su ku ce sun je sun wo kwas a Iran ko Lebanon ko ma ina ne sun kuma wo kwas din ne domin su zo nan su gano asirin America da Isra'ila ku ga cewa ku al'umman kasar nan suna san America da Isra'ila in ku so kuke ma aiki in kun yi sai ku zo ku faɗa mana na'am su suna ganin da yake su sun ɗauka makami ne komi ko magana kai su sun ɗauka za kana nufin za ka harbe su saboda su meye suke da shi ku gaya mini bindiga ita ke nan ban da ita ba su da komi hatta hankali sun rasa suna sanin bindigan za ta iya yin komi to ba da bindiga muka tara mutane ba kun ba mu bukatun bindiga tambaya mutane da suka tattaru suka suke kallo har yake ba su tsoro bindiga muka haraba sai suka zo to muna bukatun bindiga don su ci gaba da zama to kaga babban makamin mu shine gaskiya ita ke nan kuma kuma mun riga ya kanta kenan mun riga mun kore su a gaskiyanci hatta dokan su bisa tsarin su mun kai su mahukumtan su sai ku tai hukunci akan cewa abinda suka yi ba daidai bane amma dai duk da haka sun tsaya kyam akan cewa su suna sauraron magidantan su ne ba wai doka suke bi ba abinda magidantanka suka ce shine kawai za su yi suna sauraron abinda ainihin na waje suka gaya musu hatta ta kai ma shi Malam Haruna Abbas hatta masu mishi tambayoyi ba ma 'yan kasan nan ba ne kuma duk abin da ya shafe sai a ɗauka a fita da shi kasan waje sannan a kawo umarni bai za a yi wannan ba lalacewa ba ne menene to alhalin dangane da wannan kenan yanzu su biyu iyakan sanin mu su ne kawai suka rage a tsare ko akwai wani su kenan su biyu wanda suke tsare su kimanin wajen mutum 120 da suke tsare na Sokoto duk dai Allah ya kaddara wa fitowar su a wannan shekara bayan kusan shekara 7 shekara 6 da rabi hada dan kare dun wata ya Rajab ne aka kama su wannan wata ya wannan kuma yau da wancan kamun yau a shekarun akidamu kiran shekara 7 kenan sho tunda sun fito yan watannin bayani kun ga kusan sun kusa shekara 7 akidamu to shikenan sai kuma dangane da su masu tunda na ma fara taba su masu tsarewa da tunanin cewa su ba su da wani aiki illa su harbi muka muku nasiha don kuna da haƙƙin mai muku naga kun gaji gashi rana tana ta dukar ai dole zan tashi haka nan ko dun dole ba din na gama ba ba din na gama zan tashi haka sai dun lokaci yayi nisa su mahukumta kamar yadda mahukuntan da wuri suka yi ainihin suka yi ganin da karfin tsaya za su kawar da bayan Allah haka ma yanzu suke tunani kuma tunaninsu iri ɗaya ne ba su ɗaukan darasi daga abin da ke faruwa daga ƙarshe ina mulkin Banu Umayya ina na Banu Abbas to kun ga yanzu me ya rage lokacin da shi wannan Harun dinnan zai cika makashin Imam Kazim sai gashi da bakinsa yana cewa ma a gana anni maliya halaka anni sulbaniya da wayannan kalmomin ya cika shi da bakinsa ya fada sai yake ba kansa hukunci dukiya ta bata tsina na man komai ba sarautan ta wata riga ta kai ƙarshe hala ina sarautan shi da kansa yanzu gashi ya ga zai mutu ya kanjame yanzu cewa kai gashi yana jira mutuwa ne mutuwa kawai yake jira yanzu ana cewa to ranka dade ya kaza yana kai yanzu ni ta kaina nake yanzu dukiya ta bata tsina na man komai ba kuma gashi mulkin na ya kare ina dadin da ya sha ina shagulgulan da ya yi ina hamshakan fadodin da ya gina ina sauransu duk ba su tsina musu komai an ce wani sarki na Banu Abbas ya taɓa mutuwa sai ana matsansa mubaya sabon sultani aka aje gawan an ga mubaya za a zo a jana'iza sai wani ko zomo ne da ake kiwo a zomo yana cin nama ajin ko kyanwace ko wani abu mai kama da haka wanda suke kiwo a lambun sarki sai ya zo ya sami idanun sarkin ya ciccire ya cinye abin shi ko da aka zo sarki musulmi ba idan shi kenan nan can duniyan kenan an gama saboda haka ko mata ku haka za ta kare saboda kuna da haƙƙin mai muku wa'azi cewa ainihin wannan abin da kuke aikatawa ba zai tsina na muku komai ba mulki ne zai gushi la makalata hatta na magidantanku dan abin da kuke samu na dukiya ga wanda suke ganin ana iya ba su dukiya su yi komai shi ma zai kai ƙarshe amma shahidai su ko kuna raya su ne amma kuma harka din da kuke fata ku ga ƙarshen ta to kun yi kaɗan da shan Allah ba abin da ke iya tumɓuke shi wannan al'amari insha Allahu Allah ya riga ya ga daman ya kafu kuma sai ya kafu daram saboda haka ku kuyi naku inda abin ba ku shawarar sai mu ce ku yi abin da ya fi alkhairi gare ku a lahirin ku amma in ba ku ji ba duk abin da za ku yi ku yi duk kullakullan da za ku yi ku kokulla kada ma ku saurara mana ku yi ta tai insha Allah ba abin da za ku iya inanawa sai abin da Allah ya kaddara shine kar wani kuma wanda yake da rai wani abu wai shahada ta bashi tsoro Allah an taba maka barazana za a kai ka aljanna sai kai ka aljanna ka ji daɗi an taba maka barazana ka bai za a yi mutum ya ce sai kai ka aljanna ka sha shagali me za ka ce mishi kai ni ai mana barazana da kyakkyawan aƙiba alhali burin mu kenan kai da kake ma'aikacin tsaro wanda suke amfani da kai inda zamu yi maka addu'a koda ka zama babba koda babban ofisa ne kai ka kai general inda zamu ce in kai dan sanda ne ka kai commissioner ko IG ma mu ce Allah ya saka mutu kana dan sanda zaka ce wallahi ba mu san ka ina za mu so ce Allah ya saka cika kana soja sai ce wallahi ba ka so wa fatan shi shine ya bar soja to mu kai mana addu'a kace Allah ya sa mu cika muna gwagwarmaya mu shiga ka mu ce masha Allah babban buri mu kenan Allah ya sa mu cika muna gwagwarmaya yawa ka gane duk abinda muke so kenan to in wani dan sanda ya isa yace Allah ya sa ya mutu yana dan sanda inda jami'in tsaro anan yace Allah ya sa ya mutu yana jami'in tsaro kaga baya fatan haka ko yana burin wannan to kai ina fada da abinda kai naka zai gushe kan ya bada da abinda ke zai tabbata naka kaman ya zo ya wuce amma dai ya rage muku shikenan nasiha ne kuna da haƙƙin mu muku mukan muku to da yake magana ta yi tsawo na so in magana dangane da abubuwa da dama da daman gaske wasu dole zan watsar saboda akwai yansu abubuwan da za a yi akwai cututtuka da za a raba da tsibirin da ba mun tashi ba kenan sai ce kun ga yanzu muna fuskantar wani abu a ƙasar nan dama can na san na yi wannan na sha wannan magana cewa akwai wani abu yana tafe wa'azuzzuka daban-daban na ambata wannan cewa akwai wani abu na tafe shine mamayan Afirka wanda suka ce sun nazari sun ga cewa karnin da za a shiga tun kafin a shiga karnin nan 2000 nan tun a 1990 suke faɗa suka ce karni na gaba sunansa karnin Afirka domin sun nazari sun ga cewa Afirka na da kusan kashi 2/3 na dukkan dukiyar da ake da shi a duniya saboda haka za a yi sake kama Afirka na biyu sabon rididi abinda aka kira scramble for Africa za a suka ce za a yi second scramble za a yi sabon rububi wanda ke lokacin rububin Afirka na wancan karan tsakanin daulolin turai da ingila da faransa da germany da italiya da portugal da belgium da duk kowane yana wannan ya kama na wannan ya kama na wannan kama har suka je berlin suka yi conference aka raba kowa ya faɗi inda ya kama aka tsaga aka ce kowa ga nasa to wancan ce za a yi wannan kam to sai kuma america ta zo ta ambata ta ce za ta yi amfani da ta'addanci wajen sake kama Afirka to shi yasa ko ga wannan al'amu abin da ke faruwa yanzu sun yi a libya bayan lokacin da suka ji tsagowar larabawa dinnan da tsagowar misira abin ya firgita su sai suka yi to su ma barci nasu sai suka yi a libya suka je suka rugurguza libya din suka kashe gaddafi yanzu ba komai da ke gudana a libya banda kashe-kashe da fada na kabilanci tsakanin militia da kabila da na warin launi su ko suna ɗiban dukiya to dama da libya da nigeria an ce su suke da mai ɗin da ake ce mishi mai zaki sweet crude to na libya yanzu dama nasu na nigeria dama nasu ne sun da suna samun gaulaye ne su aje kullum ba su da wani aiki sai su samu wani gaula su ce shine shugaban kasa su sami dolo su ce shi ne mataikinsa su sami gabo su ce shi ne gwamna su sami wofi su ce shi ne minista su sami dasana su yi ta tatsan arziki ɗin to yanzu kuma sai suka zo da wani salon to mamayan kasa saboda haka suka shirya suka mamaye mali yanzu ko shekarun jiya nan akwai labaru suna cewa an fafata a kidal da gawo da waɗansu masu yan bindiga haka kawai za su bayyana a unguwa su ta zubar da wuta baka san wa ake harbi a ce ai wasu masu kishin islamu ne suka bayyana ana fafata alhali mali zinariya suka gano a mali zinariyan da ba a san inda take ba tuntuni dun dama ana da labarin akwai zinariya a mali mansa Musa wanda ya tafi nan zuwa Hajji wanda yake ya shiga tarihi wanda aka ce ya tafi da raƙuma dubu dauke da kayan zinare da bayi dubu kowanne yana dauke da sandan zinare da yaje Misra zinaren da ya kai Misra sai da ya sauke farashin zinare da har yanzu bai tashi ba da yaje Makka ya gine-ginen da sai kwanan nan ne Ali Saud suka rusa wasu suka rurrusa suna gine-ginen suke kugewan harami amma har ya zuwa ƴan shekarun baya gine-ginen Mansa Musa abin kallo ne to gol din nan ba a san inda yake ba an san akwai gol a ina ne ma Mansa Musa ya fada ba a sani ba wasu ce Nara ne wasu ce Nurai ne wasu ce Iriri kaza ne Dili ne a je Dili a ya sha ba a gani ba a ce wannan garin ne a je ba za a gani ba to yanzu sun gano gol din saboda haka suka tsara yadda suka mamaye mali suka ce ƴan kishin musulunci ne suka fada daga Algeria ba ƴan baɗan mali ko ɗaya cikin su wai sun kama rabin mali fiye ma da rabin sun kafa daula wai sunanta Azwad sannan sai Faransa maza wuf ta shiga wai ta fatattake su ta riga America shiga don America ita ta shirya shiga sai suka so sun fatattake su sai kuma bayan wannan Faransa da sai akwai diamond a Central Africa shine sun je ɗiban diamond ne sai suka hada fada waɗansu mutane da ba a san ko su wai su wai su Saleka suka shiga cikin Central Africa Republic suka ta kashe kiristoci suna kona cocina da sunan wasu musulmi saman su ba ƴan Central Africa Republic ba suka fita ƙasar ba su fita Africa ta tsakiya sannan sai suka kawwana militia na kirista wai su anti-balaka sai suka bi suna kashe musulmin da suke zaune a ƙasar wai suna ramuwan gayya to in ma wa'ancan Saleka sun zo sun kashe ku ƴan ƙasan ku ne daga wasu wani wuri suka shigo suka kuma fita wai ma sun suka fara kamar yadda suka yi juyin mulki a Mali suka sa wani wuce Sonogo ya zama shugaba wai shi ya juyin mulki akan cewa shi Tumani Tororo ya kasa ima ƴan tawayen arewa sai kuma aka ce ƴan tawayen arewa sun kwace ƙasan ƙarƙashin sai Sonogo ɗin to nan ma na jamhuriyar Afirka ta tsakiya sai aka ce wai wani musulmi ya yi juyin mulki na soja wai sunan shi Michael Odofia kun taba jin sunan musulmi Michael wai musulmi ne amma sunan shi Michael Odofia wai Odofia Michael ya kwace mulki wai shi musulmi ne ya za a yi musulmi ya zama shugaban kasan da mafi yawa kirista ne ashe haramun ne kirista ya zama shugaban ƙasa a ƙasar da suke mafi yawansu musulmi ne shine ai aka sami kiristoci su zama shugabanni a Najeriya daga da wannan suka fake suka je suka kuma shiga cikin Central Africa suna yanzu ana suna ta kashe musulmi musamman Fulani makiyaya wanda ba su ji ba su gani ba demo suka je ɗiba kudancin Sudan da suka ga ba zai yiwu su kai cewa ƴan kishin Islama bane sai suka hada kabilan fadan kabila tsakanin Dinka da Nuer amma manufan shine hana ma China mai ya zama mai dama tunda suna kudancin Sudan na ƙasawa da China ya zama ba su tare da China Nigeria kuwa shine suka bullo da wani abu shi Boko Haram wanda tuntuni su waɗansu ba'adin Amerikawa sun riga sun ambata ba sanannen abu ne cewa ba wani abu shi Boko Haram kirkiran Amerika ne to yanzu gashi wai Boko Haram sun sace wasu ƴan mata a wata makaranta amma su ƴan matan da iyayensu sun san suwa suka sace su sun sani sare gwamnatin Jonathan ce na da an ce ana ta zanga-zanga ne cewa ana zanga-zanga mai ne har da jan kaya ina ya jan kayan ya fito wai ku ba mu ƴan matanmu wa zai ba ku Jonathan ko Sheikau idan Jonathan ne zai ba ku ƴan matanku to ku yi mashi zanga-zanga ya fito da ƴan matan inda ya san ya aje don ya san barikin sojan da ya aje su idan ko Sheikau ne kun san a wace sheka yake yaushe yake jin ku yana nan shi ma suna tsare da shi a wani barikin soja don kayan su ne duka ba wata tsiyawa ita Boko Haram ƙaryan tsiya ce kawai wannan iskanci din ba mu za a yi ma ba idan kuna son ku zo ku dibi mai ku dibi azinariya ku dibi arziki ku zo ai ciniki koda ku cinikin mu zabana ne mu ba ku kai ku ba mu kaza ko mu ba ku rago ku ba mu ba ku raƙumi ku ba mu rago mun yadda gara hakan amma ku zo ku yi mana iskanci da addinin mu ku ce muna fama da masu musulmi mai suke cin addini kun zo ku cece mu alhali mun san kun zo ku cuce mu ne to ga Boko Haram din sun shigo na sosai su ne America suna shigowa ku yarai sai kashe kashe sai tashe tashen ban magumai to kuma wannan irin shi fa suka yi a Afghanistan ko kuma suke har yanzu kuma irin shi suke har yanzu a Iraq Afghanistan suna da filaye gomomi ne na filayen jirgin sama suna kwason dukiyo da sunan suna yaki asalin sun shiga da cewa suna neman bin Laden ne ba san inda bin Laden yake ba can kuma suka ce bin Laden din ma sun kashe shi a wani wuri ma ba Afghanistan ba to suna mene Afghanistan har yanzu nan Iraq suka shiga suka ce akwai WMD suka rugurguza Iraq suna ta cewa za a ga WMD din za a gani san can kuma har suka kamo Saddam ma har suka har toce da suka kunna suna kallon bakin sa amma WMD din yana cikin bakin Saddam ne sun duduba sai suka jiwa kuma suna kai musu da mukurdiya ne yanzu kuma sun ce ba WMD amma ba su bar Iraq ba suna nan suna tatsan dukiya kullun sai tashe-tashen ba mamaye da kashe-kashe kuma su suke to yanzu tun da suka shigo nan mu ma yanzu abinda suka yi mun shiyar haka kawai mun waye gari abinda muke jin labari a wasu kazace ya zo mana baktara mun tabbatar ba wata kungiya wai ta kishin islama wai da ake ce mata wai Boko Haram mun tabbatar ba ta bata da wujudi sam-sam a ina a wani gari a wani titi a wace unguwa amma ba ma ba mai na tashi su suke sa ba ma ba mana ko su haka rame wawa keke su saka su business su matsa remote ko su zo da mota su aje su danna aikin kenan ko su mutane su bayyana su bude wuta saboda mene dukiya suka zo diba tsakanin zamfara zinare ke kwance suna son su share area da zinare yake ne zama ba mutum ko kadan su filin jirgin sama su sansanin soja su rika kwasan zinare nan tsakanin Zaria da birnin Gwari zinare ne ke kwance da duwatsu masu daraja so suke su share mutanen wurin su kafa filin jirgin sama su kwasa tsakanin Sokoto har zuwa Borno daga uranium sai zinare sai platinum shi suka zo diba to ku zo mana a ciniki koda ma ku ba mu kaza mu ba ku raƙumi amma ku ban mu da ranmu kuma ku kyale mana addinin mu amma menene na cewa za ku shigo ne da yin mu mutane wayayyu babar rodo ina ku kuke da wayo yaushe akai ba America yaushe akai ba ture ma tukunna wani wayo yake da shi eh mana karan dauko tarihin bature ka karanta mana badaje ma ya dan bori yaushe waye hadda zai mana wayo rashin kunyan banza kawai ku zo ai ciniki kuna da bindiga mun sani kun iya kisan kai amma kyale mana addinin mu to yanzu abin da ya kawo su kenan kuma yanzu musifan yana rutsawa nan da nan tsakanin yan wakun su a gwaza har ma sun rutsa da garin gwaza sun ci ba su shiga ba saboda suna jin tsoron yan shi'a don akwai wani dan kwado suka kama suka cire masa kai suka filla kansa sosai amma sai suka ji kalman kan na kalman shahada ka duba ga kai yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ga gangan jiki da to sai suka ce suna jin tsoron gari saboda yan shi'a to wannan abinda muke fuskanta kenan kuma na san sun riga sun ambata tuntuni abinda suke jin tsoro kawai ita ce wannan harka din don sun san ita kawai za ta taka musu burki amma muna ma kira ga su waɗannan mutanen mun ji an mutanen da suka an kira ka baka ci zabe ba an ce kai ke da mukami mun ji baka cancanta ba mun ji kai gaula ne ko gabo ne ko sakare ne ko shashasha ne ko fi ne to mun ji kai ne yanzu ko a haka nan ka yarda yanzu a baka kuɗi a kashe mutanen ka kai baka da tunani shikenan an baka mukami an baka kuɗi shikenan kashe mutanen ka mun ji wa'anda suke shirin ya isa ga al'umma kun ba kyale ka zaka yi kai in sun gama da kai in ka zama fanko kashe ka za su haka suke yi Saddam inda suka kashe kayan su ne Gaddafi inda suka kashe kayan su ne to su suka yi su suka kama suka kawar da su kai ma in sun gama da kai za su yanka ka ne an gama na san wannan munasaban yin shuhada zamu muna magana da yawan gaskiya ganin cewa wannan abin da ya kunno kai a kasar nan lalle fa ya shafe mu kuma lalle kan fuskantar wannan da duk iyan abin da muke iyawa aiki ne ga addinin musulunci kuma wanda duk suka kashe a cikin musulunsa shahidi bance muku tunda su suna daukan bindiga ne ma za mu dauki bindiga bane amma muna da makamai irin namu to su za mu dauka insha Allah Allah ta'ala muna roƙon ka nuna mana yau mushada na badi cikin koshin lafiya da yawan arziki Allah mun sunki kare mu da kariyanka ka taimake mu da take mu wanka ka tsora mu birbishin makiya wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi